Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana domin tunatarwa ga ƴan uwa mata musulmi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mun jagora akan wannan wanda zai gabatar da nasiha akan Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Dr. Sulaiman bin Abdul Bara. Insha Allah shine zai gabatar da nasiha insha Allah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. بايهك إنا فارا وادا قباتر دا غيسواتا الدين المسلم چي زواغا محل رتاونا وجه إياينا da wato sauran mata baki ɗaya da suke wannan waje ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu a wannan waje ba dan komai ba sai dan tattaunawa akan abin da ya shafi addinin mu mai girma addinin musulunci. Muna ma Allah ta'ala godiya akan haka. Mutane da yawa idan suka taru wasu za su yi taro idan su tattauna su gani kaza a yi lamarin adashe ya tafi da kyau. Wasu kuma suna taro don su tattauna su gani kaza a yi wato su yi sata kinan barayi. Wasu kuma suna taro don su tattauna su gani kaka ya kamata wani shagali ko wani lamari na daga cikin shagulgulla ko lamurra na duniya ya ya kamata ya tafi. Amma mu anan dukkanin mu mun fito ne mun zauna mun hadu domin tattaunawa akan babban al'amari shine addinin mu na musulunci wanda saboda shi Allah ta'ala ya halice mu baki daya wanda yazo yana rayuwa babu ruwan shi da kula da addini bai dame shi ba to bai bambanta kanshi da dabbobi ba. Dabbobi ma sun fi shi kamar yanda ayoyin Qur'ani suka ambata cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru matwallahu. A fare suna jin dadi ne suna rayuwa kamar yanda dabbobi ke rayuwa kuma ƙarshe wuta ce makomansu. Domin tunkiya da akuya da kuka gani babu wata doka da Allah ya dora ma tunkiya a cikin rayuwarta. Don haka ma kaga tunkiya ta iya tunna uwarta in tana da kafanni kuma ba ta da laifi ba ta zunubi. Don haka ga wato tunkiya ta iya janye abinci daga wato mahaifiyarta tana cikin shi kuma ba laifi bane ba kuskure ba. Mu ɗan adam mu ne Allah ta'ala ya ɗora mu dokoki da sharuɗa da ƙa'idoji da ababe wanda aka haramta da wa'inda aka halatta ya nuna mu hanya alkhairi da hanya sharri, hanya wuta da hanya aljanna, hanyar bid'a da hanyar sunna, abinda ke daidai da abinda ba daidai ba. Don haka kuma tilasi ne a gare mu mu tashi tsaye-tsayin daka wajen ganin cewa mun kiyaye wa'innan dokokin na Allah. Domin Hausawa sun ce ba a sayan kare dan haushi ya ce kan shi ke ciwo. Allah ba ya halittar ka saboda ibada kai kuma ka shagaltu da wani abu. A ga mutum wato rayuwar shi gaba ɗaya ta tahi har ta ƙare amma kwata-kwata bai damu ba da wai cewa wai shi halittar shi ma da Allah ya ashe dan saboda ya bauta mashi ne. Wannan duk bai cikin lissafin shi kullun shi tsarin shi na gobe daban na daban wani sai tsarin shekara shi kuma Allah bai sanya zai kai shekara ba. Amma yana nan cikin kansa akwai tsarin raka na shekara ya mance da asali ya mance da abin da aka halice su saboda shi. Saboda haka a takaice kasancewar nan wurin iyayenmu ne mata suka hadu ina ganin abin da yake dacewa shine in tattauna bisa kan ababen da suka fi shafar su matan. Na haka zan tattauna akan wasu ababe idan lokaci ya bada dama da izinin Allah. Na farko dai akan muhimmancin ilimi da karatu ga diyamace. Na biyu zan yi zance akan cewa diyamace wato ita ce kyaukyawar ma'ana ta zama abun koyi kyaukyawa. Haka musulunci yake son diyamace kullun ta zama ita abun koyi ce kyaukyawa. Na gaba zan yi zance a takaice akan abin da ya shahi wato kwalliya ta diyamace cewa dole ne diyamace ta lizumci kwalliya sannan kuma ta nisanci kwalliya da ababan da suke haram na hudu zan tattauna akan wanda ake san diyamace ta kasance wato tana kyautata zamantakewar ta da wato mijinta kenan kyautata zamantakewa aure da kuma tallafa ma miji wajen biyayya ga Allah na biyar zan tattauna akan wato matantakar mace ma'ana ana son mace ta tabbata matsayinta na mace kar ta dora fita daga asalinta na mace na karshe zan tattauna akan hijabi na shari'a wannan kenan insha Allah ta'ala su ne ababen da zan tattauna akan su a gurguje na farko shine abin da ya shafi ilimi ga diyamace sani cewa ilimi ga diyamace daga da namiji duka wajibi ne bai dace ba mutum ya zo duniyan nan da ya rayuwa ya zama kawai dan dan karo sarkin aiki sai dai neman kuɗi kullum ya nemo ya aje ne shi kullum aiki gadau gadau amma asalin ilimi na sanin yanda zai bauta ma Allah kwata kwata ya jahilce shi bai san komai ba wannan kuma bai damu ba to ana samun fa daga cikin mata an yi samun wannan cikin maza ana samun kunkayen jahilai haka amma cikin mata ya fi tsanani kuma ya fi yawa me yasa ya fi tsanani cikin mata ya fi yawa saboda misali da zaka dauka akwai wasu karatuttuka wanda basu ma shafi maza ba kwata kwata mata ne suka shafa misali karatun haila da sanin hukunce hukuncen karatun biki da sanin hukunce hukuncen shi da wasu hukunce hukunce wanda mata kadai suka shafa amma inda zaka tara matan maradi da maza na maradi sai ka ji to da mata da maza waye hizirhin ilimi da sani bangaren wannan abubuwan in ana neman fatawa tayi sarkakiya akan bangaren haila za a tambaya sai ka tawaya mace ta iya warware wannan matsalar tawaya ta iya fatawa saboda wato karamcin karatun mata da suke namiji ne wanda baya haila shi baya biki amma kuma shi za a tambaya kuma ya bada bayani akan hukuncin to kaga wannan yana nuna mana tawaya da nakasu cewa mata suna da karamcin karatu da neman ilimi kamata a ce wato abubuwan da mace suka shafa kadai ita ta fi kowa sanin su to a ce mata sun botse sun tashi tsayin daka sun karanci waɗannan ababen karatu wanda ko namiji ya fara zance sai dai ma su mai dariya domin saboda in mutum wani lokaci namiji abin da ya shafi kuncin kuncin haila kirdado da hasashe ne zai iya bada amsa tunda shi ba haila yake ba bai san wannan kuncin kuncin ba don haka kenan wannan ya nuna cewa wato mata suna da dan tawaya bangaren neman ilimi kuma abinda Allah ta'ala ya fara sabakawa ga manzon Allah lokacin da Allah ya turo annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wannan duniya ya tar da duniya a ya muce cikin duhu akwai matsala bangaren tattalin arziki akwai matsala bangaren aqida akwai matsala bangaren siyasa akwai matsala wato bangaren zamantakewa bangaren tattalin arzikin Larabawa da yana dogaro ne akan kasuwanci shi kuma wannan bai samu wasu in akwai kwanciyar hankali domin balaguro ne daga wani wuri zuwa wani to babu kwanciyar hankali bangaren wato siyasa babu jagoranci yanda lamarin Larabawa yake da kawai mai ƙarfi shi zai canye mai rauni alqawiyyu ya'kulu dha'if man ghalaba salaba wa man 'azza bazza haka rayuwa take irin ta dabbobi bangaren zamantakewa babu kiyaye haƙƙin makwartaka babu sanin wani ɗan uwantaka ko mutunci kawai bakin mutunci shine ƙarfi wanda yake da ƙarfi shine mai mutunci shine za a mada'a shine za a biyayya bangaren aqida shi kuma abin ya himu ne wasu suna bautar gumaka wasu suna bautar shanu wasu suna bautar rana kowa da ababan da suke bauta daban-daban sabanin bautar Allah subhanahu wata'ala to da Allah ya turo wannan annabi daga ina ya fara to dan a nuna mana muhimmancin ilimi da girman shi sako na farko da ya fara zuwa daga Allah zuwa ga wannan annabi shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shine sako na farko wanda ya fara kwankwasa kunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sako daga Allah shine abu na farko da ya fara zo mashi kenan wannan ya nuna addinin musulunci an gina shine an girka shine kan ilimi ba yayyuwa musulmi ya zauna yana musulunci kuma yana bakin jahili kenan dole ne wato mata sai sun tashi sun yi karatu wata rana mata sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi gayya suka ce ya ma'aikin Allah kace maza sun kwashe ilimin ka sun bar su suke tare da kai kullum mu kuma muna lizumtar zaman gida
saboda haka mu ma muna son ka sanya mamu wata rana wanda zamu dora taruwa kana karantar da mu daga cikin abin da Allah ya karantar da kai sai manzon Allah ya ce musu ijtami'na yawma kaza wa kaza ku je ku taru ranar kaza da kaza ya gaya musu wasu ranaku sai suka dora taruwa a wannan ranakun yana musu karatu karatu na farko da manzon Allah yi ma mata da ya tara su sai ya ce musu ya ku taron mata wannan kuma yayi musu shi ma ne a hilin idi yace ya ku taron mata ku yawaita sadaka domin saboda mahi yawan ku ɗan wutan sai wata mace ta miƙe tace ya manzon Allah dan me yasa mata su ne suka hiyawa a wuta sai manzon Allah ya ce saboda kuna kafircewa sai wasu suka tambaye mishi suka ce ya manzon Allah Allah suke kafirce mu sai yace a'a suna kafirce mu miji ne inda miji zai kyautata ma ɗaya daga cikin su tsawon rayuwar shi sai ta ga wani kuskure ɗaya gare shi za ta murje ido ta ce ni ban taba ganin alheri gare ka ba kai zama hakuri ne nake da kai me ka taba mani to irin wannan bakaken maganganun suke kaiwa wuta a karkashin wannan hadisin sannan cikin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yi ma mata ya taba karantar da su cewa ya ku taron mata ku sani cewa babu wata daga cikin ku wanda ƴaƴanta guda uku za su rasuwa suna ƴan kananu ba su balaga ba sai sun zame mata kariya daga shiga wuta sai wata mata ta miƙe tace ya manzon Allah to in hada bi ne ke ga mutum wanda ya taba rasuwa tun yana karami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddada bi to sai ba su mai tambaya ba akan wanda danta guda ne kenan sai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mata cewa duk wanda danta ya rasu guda uku da uku ya rasu nata duka suna ƴan kananu to sai sun zame mata kariya daga shiga wuta ma'ana Allah zai ba su ceton mahaifiyar su koda bato ba ta cancanci shiga aljanna ba saboda wasu kurakuranta to a sanadiyar wannan ƴaƴan da ta haihu Allah zai masa rahama kuma rahamar su ta shahida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar dan haka kenan a takaice neman ilimi wannan bangaren maza da mata ya kamata gaba ɗaya mu tashi tsaye mu dage Ali ibn Abi Talib yake cewa neman ilimi ana fara shi tun daga cikin tsumman goyo ne har zuwa cikin kabari indai mutum ba ya ji ana danne shi da kasar kabari ba zan canja ce shi ya kare neman ilimi bai taso ba alhamdulillah cikin maradi yanzu akwai makarantu ga sunan Bridget na mata wanda aka ware na matan aure duk da wasu wato shedanu ko kuma wato lalatattun malamai sun yi kokari su yi yaki da wannan karatun suna ta yi ma Allah da annabi ƙarya wai ba musulunci bane karatun mata kenan ita mace ta zauna kawo kunku kawai bata san komai ba haka ne wato rayuwa to don haka tabbas duk wanda yake ba malami ba duk wanda yake almajiri ma ya san da cewa karatun mata wannan wanda ya fara yin shi a duniya annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam domin wannan hadisi ne tabbatacce cikin sahih al-bukhari babu kunkunto babu shakku a ciki kenan don haka kenan akwai bukatar lalle mata su tafi tsayi karatu lokacin da nake zance akan karatun mata na san da cewa akwai mata waɗanda sun tsufa shekarun su sun sha wata ta kai shekara 60 wata ta kai shekara 70 wasu kuma makamancin haka to sai ta dora lissawa kanta ita ba ta cikin waɗanda ya kamata su yi karatu yana tana ganin kamar masu shekara 20 25 30 su dai ne ya kamata su tashi su boce zaka iya zawa haka ma wasu cikin iyayenmu mata magana ce ku shiga makaranta ce haba diyan nan ko dan nan ina ni ina karatu tsohai tsohai da ni yanzu haka shekara kaza kaza ina haire mu bar ma yara wannan za mu bar ma yara to wannan kuskure ne babba a samu datti zuwa tsohuwa wai tana cewa ta bar ma yara karatu kuma na rantsi da girman Allah baka bar ma yara neman kuɗi ba za ka ganta tana datti zuwanta in dai harkar neman kuɗi ji tsaye take tsayin daka wajen ta same su amma abinda ta bar ma yara wai karatu to kun san me mi haka yake ni kamar ita wannan tsohuwa tana nihin yanzu ku yara ku tahi ku dage ku nemi hanyar shiga aljanna mu duk inda Allah ya kai mu ba matsala shine fasara abin mana ku ku da ke yara ku huka damu da aljanna ku tafi ku yi karatu shine hanyar shiga aljanna mu tsofaffi ba dole sai mun je aljanna ba to in dai shi sa wato malamin malam tsairu Allah yi mai rahama yake cewa neman ilimi wajibi ne akan kowa sai mutum guda yace mutum ɗaya tale yace shi kadai ne ba wajibi shi wannan in yayi kwancin shi bai neman ilimi bai da matsala musan kowaye yace shine wanda ba zai je lahira shi wannan babu matsala indai ka san baka cikin neman ilimi aiki ne na ɗan zuwa lahira idan kai baka cikin masu zuwa lahira to ikwancin ka wallahi tallahi ba sai ka nemi ilimi ba Eh wannan aikin duk wanda zai je lahira cila sai ya nemi ilimi, ilimi na bautar Allah da aka. Domin yanzu alhamdulillah mata sun tashi tsaye wajen neman ilimi, amma wannan ilimi na samun dala, ilimin boko. Za ga mace koda ta yi ekol nan da shekara 20 sai ta tada kayan baya ta ce yanzu sai ta yi candidate ta libre. Ai ta bala'i har ma auren ya budu mutuwa kai ya ma sha mutuwa kurmumus. Ta kashe aure wai saboda sai ta je ta yi candidate libre. Abikiyan ta wance tana can madance kauye an kai ta kauyar sabon mashi duk wata jikkarsa tun ake bata. Abikiyan ta wance tare suka taso yanzu tana can ita ma an kai ta kauyar biyo ka sha ruwa. Abikiyan ta wance ita ma dan haka tana nan wai ta tashi tsaye haikan yanzu candidate libre za ta yi sai ta yi brebe ko bak. Ita ma ta sama dora sanya ta cikin bashe tare da awaki ana kai ta kauye tana koya. Idan gano wannan wani ci gaba ne da wayewa da wanda bai da wannan yanzu shine koma bayan mutane. To in wata gare ki ki nemi ilimin da saboda shi aka halice ki. Ba matsala bane. Yana da kyau a ce yanzu mata sun yi karatun boko kuma sun yi karatun addini. Amma dai matsala ne a ce mace tana kallon karatun boko ta kyale karatun addini. A ce mace tana kallon cewa cilasi ne yanzu ta nemi ilimi na boko, amma ilimin addini ita har yanzu bata ma samu rana ba, tana nan kullun tana bar ma yara shi. Don haka dole ne mata su yi karatu yanzu, kuma karatu kan a kowane bangare. Yanzu in muka dawo bangaren ilimin bokon shi kanshi da mata suke yi, wai don Allah mi mata suka makansu na amfani cikin ilimin bokon da suke. Ba shi bane suka ba gaba, kuma yanzu turawa suka tsallako masu sangowa kai tun daga wasu garuruwa suka zo suna wayar da kan mata a tasha ilimi mai zirhi na mata. Har ɗan kokowa aka sa suna karantar da mutane mahimmancin shi, wai saboda dai kowa ya waye ya gano da ya mace ana son ta yi ekol mai zirhi. To naji ta yi ekol mai zirhi, ekol da ake tun da aka fara ekol a Niger ɗaya mata suna yin ekol. Amma yau ina aka kai? Yau ya ishi mata matsala da kuma abun takaici da bakin ciki. Amma in akwai tunani cewa ko likita kika je yau in zaki haihuwa wani lokaci kato ne zai zo ya karba haihuwan ki, to ina karatun da mata suke yi? Ina karatun bokon da mata suke yi? Babu likitoci ne mata koko a basu? In basu ai ya kamata ku sanya su cikin da ɗiyan ku ne. Ai ba daidai bane a ce zaki je likita haihuwa amma likitan da zai karba haihuwan ki wani kasurgumin kato ne shi zai karba haihuwa. Tana yiwa ba ma haihuwa ba, wajen awo tana yiwa wani namiji ne, wajen haihuwa tana yiwa wani namiji ne, kai hatta da dai da ciwon kai ko masassara in mace ta in ta je likita sai ta tarra a wani namiji ne wai zai zo ya mata allura ga kugu ko kuma ya mata allura ga damtse ko ya mata allura ga wani bangare na jikinta. To tun da karatun boko yanzu ana ta wayar da mu, har turawa ke tsallakowa da kansu suna wayar da mata akan mahimmancin karatun boko. Kuma alhamdulillah kowa ya karba ya waye. Domin yanzu iyayenmu mata wato suna sanya boko ita ce mataki na gaba. Har ma za ka ga ɗiyarta ta balaga ta isa aure ta rantsa da Allah ita bata ma kai shekarun ɗiyarta ba aka mata aure. Amma yanzu sai a zo neman auren da ta ce wallahi ta yi karatu take. Kowa karatun Qur'ani ba. Bana wai karatu take, to take ne sai ta ci bak. Abu da dogon guri da kwadayin asara, kwadayin tsiya. Da yadda kenan ko lalacewa za ta yi ko mami za ta yi oho. Ita dai ta dai samu baka din nan. To me yasa tunda dai an dage ana ta ekol kin ba ku kokarin kuma a dora wato sanya ƴaƴan naku mata suna yin ababan da za su amfani zamantakewa. Akwai bukata bangaren likita, wallahi akwai bukatar mata su zamo. Har yanzu muna nan cikin takaicin cewa babu likita wadda ta mata ce zalla. In mace ta je mata ne ƴan uwanta za su yi mata aiki, su ne za su duba ta. Har yanzu likitocinmu suna nan birkice a yamace. Sannan kuma a hakan kuma za a tara mu sai ka ce dabbobi ba, ana ta karantar da mu ƴancin mata, ƴancin mata, wasu neman ƴancin mata ma suke. Yau masu kurin ƴancin mata da kwato ƴancin mata su sun mance da cewa ga wasu manya-manyan haƙoƙi na ana taushe ma mata nasu. Dan mi mace za ta tafiya likita a ce wanda zai kula da ita kato ne. Wani lokaci ma wai har mace sai ta buƙaci ta yi tsirara, amma kuma wanda zai duba ta wallahi wani kasurgumin kato ne, kuma daga shi sai ita cikin sa. Wani lokaci allura haka dai zai mata wai. Wani lokaci daga akwai mazan akwai matan zaune, amma inda kika je namijin zai taso. Su waɗancan matan sai ka ce kattin banza sun zo dan su tuli kansu su zaune suna shan shayi. ga sanan zaune dan haka sai a tura wani kato shikenan sai ya tashi tarbe ki ci zai miki to din dai tunda yanzu lokaci ne na wayewa da kira zuwa ga yanci ya kamata masu fafutukar neman yancin mata lokacin da suka so su bada labarai su dora kawa da ire-iren waɗannan ababan ni ba na ganin cewa akwai wani babban haƙƙi wanda yake sama ga wannan amma saboda abun shedanci ne da kafirci da kuma rena addinin musulunci sai ka samu wayancin matan da ake cewa dan mi mace za dora ba ta rabin kaso na namiji wajen gado ga shine yancin na mata dan mi mace kullun ita zaman gida ba a bari ta hoto ita ma ta dora ta tsira gora maya da kattai kasuwa tana sauke buhun hatsi da buhun gujiya duk irin ayyukan da maza suke ita ma ta dora wannan shine yancin tana tuka telam yanda katta yake tukawa tana tuka mota yanda maza ke tuka duk abin da namiji ke yi a duniyar nan ita ma a bar ta dore shine yanci amma saboda dakikanci shi wannan ki je likita ki tsirara ana duba ki namiji na duba ki shi wannan ba haƙi bane aka ce wannan bai cikin haƙoƙi ma kwata kwata masu neman yancin mata bai cikin lisahin su to akwai abubuwa da yawa wanda bai cikin haƙƙin mata kenan a buɗa musu makarantu su ma su dora karatu na zamani da karatu na addini duk bai ciki duk ba su neman wannan ha kaje ta taho wallahi mu ma mata a ba mu yancin mu muna da haƙƙi bai kamata ba kullun dunkalle cikin gida shine baba abin da za ka faɗi ita dai ta ganta ba ta tiki tana ragaita wannan shine yancin ta ganta tana gwagwarmaya da kattai tana zuza ka hada da kattai duk aikin da suke tana yi wannan shine yanci a wajenta to wannan duka yana nuna har yanzu akwai jahilci kwarai kuma bangaren karatun boko dai ana yi mata an ba su dama suna yin mai zurfi amma ni abinda nake magana a yanzu shine idan ƴaƴanmu sun yi karatun boko mata to su dora yin abubuwan da za su amfani mata kuma ko kamar bangaren likitanci kaga akwai bukatar shi har yanzu babu likitar da tayi tunanin ta bude likita wanda za ta sa ɗan uwanta mata ne kadai za su yi aiki ciki dan tallafa ma mata da kuma kiyaye haƙƙoƙin su har yanzu babu wannan dan wannan ya kamata a ce an samar da shi gun dan sannan kuma wato a bangaren ilimi na addini ya kamata kowace mace ta yi fadayi ilimi na addini daga ta san wani abu a ina ba da misalin cewa ba daidai bane maccen da ta tsoho shekarun da suka ja ta dora ganin cewa ilimi ba nasu bane wannan kuskure zan ba da wani misali idan muka shiga kasuwar nan mu ko wace irin kasuwa ko kasuwar ƙauye ko kasuwar birni idan ka shiga sai ka tarda datti za dan shekara 60 yana neman kuɗi ko kuma kana iya tarda mace ita ma ta tsoho da kyar take ta haya wallahi wata har ta yi doro ka duko haka ka san dukowa dole ka ga ya duko to yana nihin yanzu na ya shirya shiga kabari ke bai tasawa kuma sai ya shiga to zaka ga da namiji da mace zaka tarda wasu har sun yi doro kenan sun yi shirya shiga kabari amma duk da haka nan wani tsohon wallahi tallahi duk ranar da ake duk wahala duk zahin da ake sai ya kewaye kasuwai kaf da wani dan jari na shi wanda bai wuce na jikka uku ba ko jikka biyar a taba ganin wani tsoho sai da na jama'a ina kallon shi cikin kasuwa yana yawo yana asai rume da allura asai yana ta yawo cikin kasuwa ko ina sai ya kewaye tsakani da Allah rume da allura da yake saida su kadai ne faga hannun shi kuma yanzu shine yake nema ya samu koda dala 20 ce ta halal ya tafi ci kaga ai ya tunani ko ya fi da ya jira ya rasa yanda za yi to wannan abu ne mai kyau ba ina su kan shi ba mutun ya nemi halal kin shi amma yaya yake da neman ilimi yanzu wannan tsohon mai cewa sai rume da allura in ka zo ka ce baba kamata ku shiga makaranta sai ce kai mi a ba dana haka tsohai da ni eh nuna maka cewa wai shi yanzu ya wuce matakin ya shiga makaranta ya nemi ilimi in ma ga dama sai ce bakin na mu ai tauri ka ban ko muna so amma halsha to a ce kai shekara zir sai bayan shekara dai sai ka koyi babun kadai sai bayan shekara wannan ya fi ma indai kana zuwa makaranta ya fi a ce ka je ka yi zamna kashi harshen ka ya tauri saboda wannan shawara shedanci a ce ka dora zuwa makaranta ma baka gane komai sai dai kawai kana saurare ana karanta qur'ani wallahi tallahi kahi wanda yake zauna bai zuwa da shi karatun addinin musulunci babu asara cikin shi ka zo ka zauna kadai ko ka gane ko baka gane ba ka ci nasara ka amfana ka samu wani kaso na lada sannan kuma daga cikin misali na gaba wanda zan ƙara badawa yau idan mace ta yi zaune ta ce ita ta mayyanta ba za ta yi karatu ba sai ta mutu a haka ranar alkiyama cikin gayyar jahilai za a tado ta ko cikin gayyar dalibai cikin gayyar jahilai kwanka kwankuna jahilai wanda ba san komai ba to amma in yau ta shiga makaranta tace ni yau nayi niyya karatu zan koya kuma duk irin wahalar shi na riga na bada kaina sai dai in mutu ina koyo sai ta shiga sai Allah ya karbar ta cikin dalibai masu koyon karatu za a tado ta koko cikin jahilai cikin dalibai masu to ranar kiyama a tado ki cikin ƴan makaranta masu neman ilimi na addinin musulunci shi ne alkhairi koko a tado ki cikin layin jahilai jibga-jibga wanda suka jibge suka ki zuwa neman ilimi to shine muhimmancin wato mace ta tashi tsaye ta nemi ilimi babu asara cikin neman ilimi na addini ilimin da ke da kai asara cikin neman shi shine wanda ba na addini ba yanzu in ka tura danka ekol amma bai ganewa asara yake ta kawai sai shi ya zauna kuri ai ta explain ai ta sharhi yana kallon bakin mushe in aka kare lokaci ya tashi shi ma bai da wani kasu sai su haduwa ku kawai ya tashi ya bi mutane bai samu komai wannan yayi asara ko akwai lada ne bala dan dama neman duniya ne domin kuɗi ne ake so zuwa gaba ya samu to ya ki ganewa ba zai same su ba kenan ko to amma idan karatun qur'ani ne ka tura shi sai ya zauna akai tai akai akai kowa ya gane shi bai gane ba ya asara kai ba kai asara ba kuma shi ma bai asara ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle Allah yana da wasu mala'iku na musamman wanda suke yawo a cikin duniya suna neman wajajen da ake karatu wajajen da ake ambaton Allah idan dai daga cikin su yaga wajen da aka taru ana ambaton Allah sai ce mu sauran mala'iku halummu ila hajatikum ku tsaho ga abin da kuke nema ya samu sai mala'iku su zo su kewaye wajen su shishishib rip 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 suna saurare in aka kare sai su nadi rahoto gaba daya su tafi su wajen Allah subhanahu wataala ce ya ubangiji mun je mun tar da bayinka suna ambaton ka suna karanta littafin ka cikin su akwai wani da wani da wani wallahi sai an zana da kai ko ka gane ko baka gane ba kana cikin lissafi da wani da wani can sai wani mala'ika ya ce akwai wani bawan nan naka mai kuskure Allah ta'ala zai ce ina shaidar da ku ya ku mala'ikuna wannan bayin nawa gaba ɗaya na gafarta musu akwai abin da kuka ji suna roƙona sai mala'iku su ce eh suna roƙonka aljanna sai Allah ya ce ma mala'iku Allah ya fi kowa sanin abin da yake faruwa amma saboda nuna girman abin da yasa mala'ikun shi suna yin haka sai Allah ya ce ma mala'iku shin akwai abin da suke roƙona sai mala'iku su ce suna roƙonka aljanna sai Allah ya ce shin wai sun taba ganin aljannan nan sai mala'iku su ce ai abin mamaki Allah ba su ma taba ganin ta ba sai Allah ya ce to inda sun taba ganin ta ya kuke tsammani sai mala'iku su ce wallahi ya Allah inda sun taba ganin aljanna da sai sun fi tsananin kwadayinta sai Allah ya ce shin ko kun ji suna neman in musu tsari da wani abu mala'iku su ce daga wuta suke neman ka musu tsari ya Allah Allah ya ce sun taba ganin wannan wutar mala'iku su ce ba su taba ganin ta ba ya Allah Allah ya ce masa to ya kuke gani inda sun taba ganin ta mala'iku za su ce wallahi inda sun taba ganin wutan nan da sai sun fi tsananin tsoranta daukan matakai da taka tsantsan wajen yin aikin da zai kai su sai Allah ya ce masa to ku zamo shaida waɗannan bayan nawa gaba ɗayan su na gafarta masa zunubansu a lokacin sai wani mala'ika ya ce ya Allah akwai bawan ka wani shi baya cikin dalibai baya cikin ƴan makaranta kai wucewa ne za yayi sai ya ji ana yi sai ya ce bari ya dan saurara sai Allah ya ce walahu qad ghafartu ulaika qaumun la yashqa bihim jalisu Allah ya ce har da shi shi ma na mai gafara domin waɗannan mutane ne wanda duk wanda ya zauna tare da su bai tabe ba kenan duniya babu wata jama'a wanda zaka zauna cikin ta ba zaka tabe ba kamar jama'a almajirai dalibai ƴan makaranta masu neman ilimi duk wanda ya zauna tare da su Allah ta'ala ya ce ulaikal qaum la yashqa bihim jalisu waɗannan mutane ne wanda duk wanda ya zauna da su ba zai tabe ba kenan babu asara a cikin neman ilimi na addinin musulunci ka zo ka zauna shi sa wani hadisi yace dalibi wanda yake koyan alqur'ani in ya zama na kwararre ji in an yi yana ganewa to shi yana tare da wasu mala'iku da ake ce musu as-safaratul kiramil barara ce wanda kuma yake koyan qur'ani abin na bashi wahala ana wato a yana u ana za yana zu ana gaba sai yana yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma yana da lada biyu ladan Qur'anin da yake koyi da kuma ladar wahalar da yake sha kenan kaga wato neman ilimi kuma ilimi na addinin musulunci bai kamata ba wani musulmi a duniya ya nada mashi wato rana karewa ko kuma ya miƙe kafuwar shi ce ya kare babu duk irin yanda mutum yake ganin kanshi ya kai malami da zaran ya daina neman ilimi to malamai suka ce ran dan ne ya nada rawar jahilci fa kulli man yad'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiya duk wanda yake takamar ilimi da sani ka dan abin da ya sani kadan ne saboda ilimi teku ne wanda ba a kai karshen gaba shi kenan dan haka ba daidai bane mu zauna wato cikin jahilci dole ne kowa yi wa kanshi lissahi ya ta tsaya wajen neman ilimi kuma ilimi na addinin musulunci yafi kowane ilimi sauki in kaje mutum yana cewa qur'ani karatun qur'ani wuya gare shi to shi ma wannan mutumin wuya sha'ani gare shi duk wanda zaka ce yana wallahi karatun qur'ani wuya gare shi shi kanshi in ka bincika wuya sha'ani gare shi kuma ya karyata qur'ani domin qur'ani da kanshi ya tabbatar da cewa Allah da kansa cikin Qur'ani yace Al-Qur'ani sauki gare shi kai kuma sai kace tsanani gare shi da wuya kenan ka karyata Qur'ani kawai da kai ne ke da tsanani baka bi hanyar nema ba yanzu ƴaƴan mu in za su yi boko yaya ake yi in aka tura datin sai premier sai shekara 60 wataƙila in uwan madan ce ta san wani aita da kanta za ta tabbatar da danta kon kore wallahi bai gane komai ba kawai shekara 60 zir amma komi bai sani ba kuma ba za ta sare ta ce eh ci gaba da zuwa ba komi yaran nan bai gane amma dai a dai daje ne shekara 60 bai gane kuma ta ci gaba da tura shi sai ya zo yayi college shekara nan ake college hudu ko sai shekara hudu 60 plus hudu ya gal goma ko kaga shekara 10 kenan zir kuma in ka bincika har yanzu bai yi da sanin ko har yanzu kanko haka zai tafi lice sai ayi hakuri ayi shekara 20 ana ekol babu wanda zai ce ya kasa gane amma saboda rashin adalcin mu in makaranta ce muka shiga ta addinin musulunci wani wata bi kai zai ce hawa makaranta ya ba ne ne ba wata bi kadai wallahi tallahi sai ka ji wani mai haya daina kai na ba ba na gane karatun nan sa hakura yanzu ayi shekara 20 ana koyan duniya karatu na duniya ba a gane ba amma kuma ba a hakura ba kuma yi ake tai amma karatun Allah saboda an rena Allah karatun Allah shi sai zama da wata bi kadai mutum zai bashi wai da ya wata bi yana zuwa makaranta ka haya ba dama makaranta na dai tafi amma ina waki da halshen yayi tauri ban gane wai yanzu sai ga mutum ya daina zuwa ba kaba ya daina zuwa wani kuma in dan tamani za ka dan ko shekara bai bace kakka yaran nan haba idan manka makarantar nan ba gane wa kake hukuka shi na wannan yana nuna babu adalci kuma duk wanda yace Qur'ani yana da wahala ƙarya ce yake bai bi matakai ba irin wanda ake bi na neman ilimin ne yanzu inda ɗayan mu yanda muke tallafa musu muke kama musu muke agaza musu muke dawa musu da duk abin da muke iyawa wajen su yi karatun boko tsakani da Allah inda haka ake yi wajen su yi karatun addini da cikin maraɗi yanzu malaman da za a samu ko Saudiya ba irin su inda haka ake wallahi tallahi da ko Saudiya a ce dan ke tafi makaranta sannan in ya dawo gida kuma ke dauki wani malami kwararre wanda zai dora karantar da shi wannan karatun na makaranta sannan kuma in kin ga bai gane ba duk wasu hanyoyi na neman taimako da sannan kuma ki dora matsa mai ya dora dokan littafi yana karatu yadda kike matsa mai ya yi lesson wallahi inda haka ake a bangaren karatun addini Allah da an samu jibgajibgan malaman da duk duniya babu irin su amma sai dai ba haka ba ake yi a bangaren karatu na addini mun dauke shi banza wohi kai wallahi sai ma in mutun ya rasa inda zai ne sannan zai zuwa makaranta kai kaje mutun na da zaman banzan nan gwan madan karatun wai shi karatun ma dan dan ne wai da zaman da kai ta zama haka nan ma ai gwan ma ko dan karatun ka samu ka shiga to kinga tun harko kin kire da karatun da zaki kin maida shi dan kuma sannan wai maganin zaman banza ne kike baki san ma muhimmancin shi ba kenan a in mutun ya san muhimmancin karatu wallahi tallahi ko bai da lokaci duniya dole sai ya sama ma karatu lokaci shi ba wai sai an rasa yanda za a yi bane ana zaman banza sannan ake to mataki na farko shine mu karatu mun rena shi ba mu dauke shi da daraja ba sannan iyayenmu mata sai kun yi hakuri na ƙara faɗa muku cewa kuna kamawa wajen rena karatun makarantu na Alƙur'ani ta hanyoyi daban-daban kuma zan bada misalai don ku da kanku kamsu cewa lalle kuna kamawa wajen tarbiyyantar da ƴaƴa akan su dauki karatun addinin musulunci ba komai ba na farko ya bai dan Allah ya arzuta kina da da dan nan tana yi wa shekara shi ma hudu amma sai ga an ce an kai shi ina jardin tafan a wajen zuwa jardin tafan din nan za a dauki matakai sai yayi kuma sai ya so abu saboda koda a ce ke sunan ki duci wajen kwana ba ki motsawa in ke kwanta in dai nan da danki zai je jardin tafan ne but kama an duje ki gaba zaki tashi da sassahe da bulle sahiya in ji ka tashi zaki aza mai ruwan zafi in lokacin sanyi ki mai wanka a gadan nan kwas 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 pes 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 yana walƙiya abun burgewa zai ta jardan dabba bayan kin mai wanka ki tashi ki mai zazzahe yaci wata ma ba ta tsayawa nan sai ta haka wani dan sandwich haka mai dadi sai a bashi gale da riki a faffe sa mai turare yana kamshi yana walƙiya kamar wani sabon taurari zai je jardan dabba a hakan kuma sai ta lallashe shi ta wadan mamma sai an dawo ko Allah ke yayi hanya bai bai tana lallashin shi a dauki wata dala 20 a bashi a ce kai riki ne son can wuri dai ya mutu wa kofar gida an daidaita da mai a daidaita shigewa kawai za he shige dasha sai a tafi a kai shi can kuma sai ayi katari su ma madannin sun goge wajen kisisi na ta iya tarban yara yaran suna zaba sai su masa tarbe mai kyau a sa su shillo shillo a masu wane ne a hakan yaran nan da ya tasa sai ya ji yana kaunar daren da aka ce zai je jardin dabban dadi yake yi saboda ran nan yana cikin gata da lele ana nuna mai kauna da mutunci amma wannan dan naki mai zuwa ekol ko jardin dabban in aka yi katari yana zuwa makaranta sau daya cikin sati ran lahadi kenan ko da sau biyu ne yanzu amma mai da sau daya lahadi kada yara ke zuwa makaranta islamiyya to aka yi katari sau ɗaya cikin sati ɗan nan naki yana zuwa makarantar islamiyya yanzu me zai faruwa na farko dai ba ki tashi tun da safe wannan tashin na banza ba za ki yi shi tun da yanzu tashin banza ne ba a ikola za ba jardar da fama makaranta ce da karanta ƙur'ani don haka wannan wahala ba za ki sha ta ba za ki kwancin ki kamar ƙunƙu sai rana ta hoto watakila sai zuwa ƙarfe 9 sai ki sallah maran nan ba za ta yi ta akan lokaci ba sai ta motsa tana tsoki kamar shaba kai ina za rana ta hoto in ta juya ta juya shi rana ta yi sai ki kalli dan naki kai dan shale dan malele wanke idan ka kaje makaranta mana wanke idan ka kaje makaranta babu azarwar zahi a mai wanka saboda Qur'ani ne zai karanta ba mutunci babu zancan a sa mai turare ko a wanke mai kayan shi watakila wallahi tallahi in makarantar tana da taini sai yayi mutane hitsarin kwance saboda sakaci tilin da zai je makaranta da shi za ta bar shi da shi ya mai hitsarin kwance kuma da ya tashi da sassaye ta ce wanke idan ka kaje makaranta din nisan makarantar ba a daukan mai a daidaita sai dai a ce lallaba hawa yanzu ka kai lallaba yanzu ka tafi yanzu ka kai domin ba ta da galihu wai Qur'ani bai da galihu da za a dokan mai wannan matakka za a ce mai lallaba yanzu ka kai haka za ka ga malami yaro ya zo mai makaranta kamar dan aljannu bici bici kuci kuci rigar shi wani wando ya yi wani wando tsawo saboda dauda wato wata rigar tsananin dauda aka aje ta tsaye tsaye da kanta haka yaro zai shigo wai yanzu mi zai sunguma ya riki Qur'ani mi zai sunguma da wannan daudai da wannan kamtsorin idan da wannan warin bakin da wannan hamamin na banza Qur'ani zai sunguma a haka kuma wai albarkar Qur'ani suke nema su wannan wai musulma ce dan kama musulmi ne aljanna suke nema a haka haikenan wannan dan nan naki tsakani da Allah ke a tarbiyyar da kike bashi kina tarbiyyantar da shi ne akan cewa Qur'ani yana da girma eh da za a zo a aje ki a tambaye ki wai da Qur'ani da libr wahidar da ka tace oh ya amma taba hadawa ina Qur'ani ya hidaran ja ai ba ma hadawa wannan gabaki haka zake fadi ko amma a aikace haka ne a aikace kina nuna kai Qur'ani bai da galihu bai da kima bai da daraja bai da matsayi libr shine abun tattali shine abun kama ma shine abun dawa ma don haka ma ai aka ce a kawo kudi daga ekol ko shi ka nawa ce duk talaucin su sai sun nemo ta Ashajin suna neman bashi. Wai da zai zo wasu dayan saboda sun san uwa sun yi darata karatun ekol akan na musulunci sai ta tarfi ƙarya. Mamma ekol an ce aka kudin geography. To ya san ita bata ma ekol bata ma san me geography ba. Wallah sai ta kawo su. Nawa ne kudin geography nan? Jika bibi aka ce a kawo. To ko ba ta da kudi sai kai tana tambayan makauta. Wai da Allah ba ku da shikabi nan kwaranta mini daya ta da mini da hankali ya ce sai an ka kudin geography ya ki zuwa ikwal kuma ana in samu ya san ikwal din nan sai ta nemo rance ta ba danta saboda kar ya zauna gida ya asara zuwa ikwal na kurguda kuma kudin geography ƙarya ce kai kira dan ya ce ya cika shi to shi yaron in ya isa ya zo ya ce makaranta an ce a kawo shikabi haka shi kanshi ba zai rayu wannan ƙarye ba shi ta kankanci saboda ya karantu ya gano in makaranta ce tace a kawo ko kadago ne ya zama tashin hankali amma in ekol ne ko ƙarya ne babu shi wallahi sai an kare yana saboda haka shi da kanshi in zai yi ƙarya ekol yake ba zai ma makaranta ba je kai kai dan yaro je ka ma uwarka ƙarya ka ce makaranta an ce a kawo 100 tace in zaman ka malaman nan yanzu karatun nan malaman nan su yanzu san kudin ciya masa yayi ta komo sarkin mama da haka na ta cewa idan man ka kawai wallahi tallahi na taɓa ganin wanda wai malamin ya turo wai a bada dala 10 wai tace mana idan man dala 10 ta makaranta haka idan man ka haba ni ba ni da dala 10 nan tayar dan ta yi ya sa ne asara karatun qur'ani da ladadakin dake da kai amma ya kwal ne da ba lada in ma mutum bai gano ba asara ka kai bakin riba ekol ga dashi ne in yaje ya dora gane in ana yi yana gane amma matukar bai ganewa shi ma kanshi in yana gane ba wata riba ba ce tsammani ne ake nan gaba ya maido kudin shi duk abin da aka kashe tsammani ake nan gaba ya maido in ba tabbas yanzu ba ga masu diplom nan ba sun kai ka samu aiki suna tara ban ido wasu ma da sun zama barayi ga diplom din akwai amma aiki yayi wuya don haka kenan wannan mummuna fahimtar da muke makaratun qur'ani da tarbiyya mummuna da muke ba ƴaƴa wajen karantar da su cewa Qur'ani bai da daraja kamata musulmi su tsoron Allah su canza wani dole ne danki a matsayinki na uwa musulma mai tarbiyyantarwa danki radda zai je makaranta ta Qur'ani ki tabbatar da ya je cikin kyakkyawar kama ko dan girmama Qur'anin da zai karanta ko dan darata Qur'anin da zai karanta ba in ma makarantai ba ta da wata daraja wajen ki to ai Qur'ani yana da daraja saboda Qur'anin da zai rungume ya karanta ya kamata ki tabbatar da danki ya tafi kwas kin shirya shi da kyau ko baki bashi ko dala ba baki daukan mai adareta ba to wajen dai tsafta ya kamata a ce kin tallafa amma yana cikin abin bakin ciki kaga yaro ya zo makaranta wai cikin tauda da datti da warin baki da kohon baki da kamtsorin ido da waye kashina wai haka zai dauki Qur'ani ya karanta kuma iyaye ne suke dafa wajen haka mu shi yasa yanzu makaranta a ran da yaran da yake da kora shi ne kun kowani shi sun isa su zo su tambaya dan biyu don haka kamata ma malaman su da kansu ƴan uwaye ba su san darajar Qur'ani su da kansu san darajar shi bai kamata ba ana bada damar yaro saboda wani tunani ne na banza tun tunanin da ke da kwaina wai awon ga almajiri ne kenan mai karatun Qur'ani ne don haka tun da almajiri ne shi kamata ya zauna cikin dauda rigar shi da kaya da kwalfata rigar shi da dauda ta shekara uku dankare saboda haka wai an dauka cewa duk wanda ke karatun Qur'ani shi cile su ma ne zauna da dauda wai yace haka annabi ya taba zama da dauda ko ta minti daya wane ne babban abin koyi cikin musulunci ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to shi kwase yake tasi yake fasi yake ba a taba ganin kyautawa ba dan kwalisa mai shiga mai tsari kyau abin burgewa irin shi ba a taba gani ba kullun tsabi yake shi yasa duk wanda ya karatun addini in dai yayi karatun da talaucin shi bai zama bici kuci kuci saboda koyi da wancan babban dan gatan maza Allah bai zama da dauda daga sanda to ina almajirai masu karatun Qur'ani suka samu wannan sunnah ta zama da dauda dan haka wannan kururuwar shedanci da kuma kama wajen awulakanta Qur'ani dole ne masu karatun Qur'ani ya aka yi yan da kwala suka fi yan makaranta masu karatun Qur'ani tsabta da kama jiki da sanya kaya kyaukyawa saboda librorin su suka yi daraja akan Qur'annan da muke karantawa ne wannan dai kenan a takaice wato bayanin yana da fadi a wannan bangaren na ilimi da kuma sanin muhimmancin shi da girmama shi zan takaita a nan in je ga nukuta ta biyu nukuta ta biyu ita ce da ya mace ana son ta zama abun koyi duka hadda namiji ana son ya zama abun koyi amma wanda aka fi son ya dage
ya mai da kanshi babban abun koyi ga ɗiyanci babu kamar ɗiyamaci. Saboda malaman wato psychology shiwa suka yi, ɗiyamaci ita ce makaranta ta farko ga ɗan yaro, gare ki yake ɗauka karatu na farko. Don haka ɗan uwa ta goge wajen rawa kamar gwagwaiwa ko kamar biri, haka za ka samu ɗanta shi ma yana lilu yana rawa, sai ka samu ɗan ko ƙara ƙarawa rawa ya ji sai ga yana taka yana gudu. Daidai ne a ce ɗanki ne ke musulma ce, amma ɗanki da ya ji ƙara ko a radiyo ya ji an sanya wani ɗanki ɗawa sai ta taka, waye koya mashi? To wannan da ke koya mai lada nawa za ki samu? Kada ka yana cikin wato kuskure babba a samu uwa tana koya ma ɗanta rawa, har daɗi take ji, kai kushi yadda yake rawa har da juyawa, kai yaron nan wai daɗi take ji, shi take wani cigaba ne. Ina amfanin ɗanki ya tashi abinda za ki fara koya mai rawa ce ko waƙa? Wannan ke da kanki dai dole sai kin yaƙi zuciyanki, duk wani abu wanda yake mummuna kar ki yi shigaban ɗiyanki. Domin in wani kika yi shigaban ɗiyanki ba sai kin ce ba ku ma ku je ku yi, a'a automatically man za su ɗauka su ma. Wayan shibu na shibul fitiyana minna ala ma kana awwadahu abuhu fama dana alfata bihajan walakin yu'awwiduhu tadayyun aqrabuhu mashat tawusu yawman bikhtiyalin faqallada shaklan mishyatihi banuhu فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه فغير سيرك المعوج هذا فإن غيرت نحن مبدلوه ألم تعلم أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وي داوسني انجواني مهيكما يكي تيوى داوسني وطرانا ونن سلطن داوس شين يكي تبيع دقيقين شسن أبايا يكي كوى داوس سيطورة دنجشي دين دينينا دنجلاوة ديش غبار يسوما سيسك دوكا suma suna tai ko da yawa sai kariyan shi duka kamar gura bu suna ta dinge shi. Sai yace alama takhtalun me yasa kuke dinge shi haka? Sai suka ce ai kai ka fara baba, kai ka fara shi yasa mu ma muke yi mu azaban kwarai. Sai suka ce fa ghayyir sayrakal muwajja hadha wannan tahiyyar taka lankwasassa ka canza ta, fa in ghayyarta idan ka canza nahnu mubaddiluhu mu ma kai tsaye zamu canza ba ma sai ka mun magana. Suka ce alam ta'lam abana waye babanmu baka sani bane halam kulla far'in yujari bil khuta man addabuhu kowane reshi yana koyi ne da asalin shi wayan shibu nashibul fitiyana minna kullum matashi daga cikin mu yana tasawa ne alama kana awwadahu abuhu akan abinda baban shi da iyayen shi suka saba mai da shi fama dan alfata bi hajar to matashi fa bai cika yin addini da hankalin shi ba walakin yu'awiduhu tadayyun aqrabu ɗan uwan shi makusantan shi su suke saba mai da addini. In kristoci ne da ya tata sai ka ji shi ma yesu shi ma ya dauka. Idan masu bauta wuta ne yana tasawa shi ma sai ga shi ne abin da yake ji da shi kuma yana wada yana bashi kariya. Shi yasa wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala alfitra, kowane yaro ana haihuwa shi ne akan asali na farko shine alfitra. Haka ce alfitra shine al-asl al-ibtida farko, yasa wato ake cewa fatir Allah shine magagi domin shi ya fara halittar shi, abu na farko shi ake ce mafitra. To kowane da ana haihuwa shi ne akan aqida ta farko, iyayen shi su suke maida shi ba nasari in nasaru ne, su maida shi ba yahudi idan su yahudawa ne, su maida shi ba maguje idan su maguzawa ne. To me yasa ke musulma danki bai doka tarbiyya ta musulunci gaba daya tun yana karami ke hutar da shi? Duk wani abu mai kyau yana ganin kina yi shi ma yana koyi da ke. Me yasa wannan dan yaro da ya tasa in ya ga uwar shi tana sallah sai ya zo shi ma ya laya ta duka ya duka tana yi yana yi? In kuma ya tasa to duk abin da dai uwar shi ta goge da shi, in uwar shi kidin kore ta hiyawa sai ga shi ma yana dauko kwarya yana zacewa yana bugawa. In uwar shi kwararra ce wajen zagi gogagga ce ta yi nisa yana tasawa sai ka ji shi ma ne shi ma zagi kala kala daga bakin shi. In ka ji yaro yana mucirin daga muciri ne ya dauko abin shi, eh sai zagi yana mucirin to daga muciri ne ya dauko shi, shi ma daga mucirin ne ya dauko wannan koyawa yayi. Don haka kenan ana son wato uwa ta zama kyaukyawar abin koyi ga ɗiyanta. Akwai abubuwan da koda ke sun zame miki ɗabi'a kina aikatawa, to in ma zaki saba ma Allah dole sai kin yi, to in gaban idan ɗiyanki ne ka shaide ki dai haka. Saboda idan kin yi gaban idan ɗiyanki
laihin ba ya tsaya gare ki ba kadai wallahi har da ka san su sai kin samu kiran da suka aikata wannan abin ki za a rubuta maka masho na zunubi haka hadisin manzon Allah yace ayat qur'ani ma haka tace liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm duk wanda ya batar da wani sai ya dauki zunubin shi ranar alqiyama kuma da zunubin wanda ya batar da shi kenan yanzu ke uwa akwai kalubale babba akan ki idan zaki rawa gaban ɗayan ki su koya to duran da ɗan ki ya rawa sai kin samu kamashi idan zaki zage zage gaban ɗan ki shi ma ya karanta duran da ɗan ki ya zage zage sai an rubuta miki kamashi haka ma abin alheri ne kuma ke karantar da shi duran da yawan nan abin na alheri sai kin samu kamashi ashe wajen tarbiya nan wuri uwa tana iya fadawa wuta ko ta fada aljanna ɗiyanta suna iya zama mata dalilin shigar ta wuta ko dalilin shigar ta aljanna idan ta tayi ta san cewa amana ce akan ta dan haka ba wai mace ba zaman gida ne kawai haka dole ta san cewa ita matsayin malama take cikin gidanta ɗiyanta karantar da su take duk motsin da tayi wallahi karatu ne take ba su domin lokacin da aka haihu yaro kamar matsayin kartin memoir ne kartin memoir in tana sabuwa kaga babu komai cikin ta ko abin da ka gani cikin ta kai ka tura shi duk abin da ka gani cikin ta kai ka sa shi to haka dan yaro yake lokacin da yana sabon zawwa duniya yanzu kamar kartin memoir ne wankakka kwalwa gare shi babu komai da kin ga wani abu tare da shi ke kika tura shi duk abin da kika tura shi ne zai tabbata akan shi in kika sa me yasa da yake tasawa har ya gagaru uwar shi wani lokaci fasake ne daga uwar ko dai ita ba ta da lokacin tarbiyantar da shi sai dan duniya tarbiyantar da shi ita ba ta da lokacin shi musamman irin uwayen nan madanni masu zuwa equal kawai ta jitin da sassa haita na can equal haita yin dan ta bada shi can ga wasu ɗayan duniya na rantsa da Allah wannan ana samun matsalar tarbiyya cikin su wallahi tallahi ita da kanta uwa za ta dora jin takaici yaran nan yana yin abubuwa wanda ba haka take so ba in kina son yayi abubuwan da kike so tashi tsaye za kike dage ke ki karantar da shi kuma ki dora kwadayen kullun ya dora doka komai daga gare ki in ba cile su ba ko dole ko bayan da za a kar ma ki bada shi ga wasu tunda ke yanzu kina da tunani kina da abin da kike tunanin danki ya zama kina da manufa kina kamata ki sanya ma wannan manufa tsari amma in dai danki je dora zuwa cikin ɗiyan wasu tana yiwa ɗiyan nan wasu sun jima da mutuwa zuciyar shi ta lalace to duk abin da suke sai ya koyo kike ka tura shi ya koyo haka danki babu abin da zai iya sai abin da kika ga dama kika sanya shi kisa ake son uwa ta zama mai ilimi domin danta tun farko sai kwankwado wannan ilimin kamin ya fara kwankwadar nawashi in ka karanta tarihin manyan malamai na duniya mafi yawancin su sai ka ji cewa karatun su na farko daga iyayen su ne suka dauke shi wani malamin sai ka ji an ce Qur'ani ga hannun mammashi ya harbace shi uwa wani malamin sai ka ji an ce tun yana karami ya iya littahi kaza ya iya arba'una hadisi ga mammashi ya karanci kaza to ai haka ya kamata dan haka wato koda dai a ce baki da ilimi wanda zaki ba danki to ai tarbiyya ita dabi'a ta kware wannan duk kowane musulmi ya kamata ya sukunta da ita a lokacin ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga sifan mace wadda ta dace a aura bai ce ba mai ilimi ko ya ce idan akwai jahilai wanda suke tsammani wai in zaka aure sai ka je ka nemi mai ilimi mai karatu ni mai ilimi nake so wadda tayi nisan karatu kana yiwa mace ya ce ya ce annabi bai ce haka ba jahilci ne da rashin fahimtar hadisi yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai ka ribantu da ma'abuciya addini to ma'abuciya addini dole sai mai ilimi ta iya yi wa gata hada ce Qur'ani kuma ta hada ce Sahih Bukhari amma ba ta aiki da karatunta tana abubuwa irin na jahilai tana abubuwa irin wannan kuma bakin karatunta alamtar kaifa amma sai dai wajen dabi'u na kwarai da mu'amala da son tabi Allah sau da kafa ta yi wancan malami to cikin su wace ce mace neman aure wannan mai dabi'u na kwarai irin tace annabi yace a nema dan haka akwai wasu wanda in sun tashi neman aure ma islamiyya suke zuwa malam cikin daliban nan nake son wanda tayi nisan karatu haka ko wanda ta sabaka ko wanda ta harrace Qur'ani wai shi sa karan ya aza cewa akai a nemi mai karatu sai malam ya kama mai ya ce akwai wata ta harrace Qur'ani kuma ta harrace littafin bulugul maram sai ce yawa irin ta nake so sai kwasa sai ya kai gida sai tana zuba mai bala'i da rashin mutunci sai ce to ya akai annabi ya ce aure mai ilimi kuma na auro annabi bai ce ba dama ba mai ilimi yace ka aura ba cewa ka aure mai dabi'u na kware mai addini in kina da ilimi fiki da dabi'u na kware me amfani ilimin naki idza ma lam yufidika al ilmu khayran fa khayrun minhu an law karja jahilta duk lokacin da ya zama ilimi bai sanya ka samu alheri ba, ilimi bai sanya dabi'unka suka gyaru ba, yo abin da yayi alheri ba ma kai zaman ka jahili. Shi yafi da a ce kana da ilimi amma duk wata tsiya, duk wani mugun abu da jahile za su kai ma tare da kai za a kulla shi. Saboda haka, don haka bangaren tarbiyyantar da ƴaƴa, ba dole sai kin san karatu ba, kina da dabi'unki na kwarai, zuciyarki wankakka mai kyau mai son addini, da ita za ki tarbiyyantar da danki. Don haka kenan wajen bangaren wannan nukutar, ita ma ina son ita ta agurguje. Amma dai ina jaddada cewa lalle ne uwa ta zama tana kwaɗayinta ga ta aikata alkhairi gaban ɗanta. In za ta mai magana ya zama kullum maganganu ne wanda ita tana son ɗanta ya tasa a kan haka. Amma duk wani abu wanda tana ƙyamarta ga ɗanta ya tasa a kan shi, ba ta son ta ga ɗanta ya zama ɗan asharalle. To me yasa take koya mai rawa da waƙa? Me yasa ita ta kanta take mai tafi tana mai waƙa yana rawa? Kuma tana baƙin cikin a ce ɗan nan da ya tasa ya zama wani ƙaton shahararren mawaƙi. Bai da aikin duniya sai waka da rawa, sai ka ce dan gwaiwa. To kaga kenan ita ya kamata. Akwai hadisin da zan rehe wannan nukutai da shi, shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujuri shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihi shay'a. Yace duk wanda ya kira wani zuwa ga shari'a, to yana da lada kwatankwacin lada wanda ya bi shi. In kika tarbiyyantar danki akan wani abu na shari'a, to darar da wannan abin kina da kamashin lada. Wanda kuma ya kira zuwa ga zunubi, to yana da zunubin shi kuma da zunubin duk wanda ya aiki da wannan batan nashi. Don haka abu na gaba cikin abin da yake da muhimmanci a ce mace ta lizumce shi, ya kamata mace musulma ta lizumci kwalliya. Amma kwalliya irin wadda shari'ar musulunci ta tanadi, sannan kuma tare da kiyayewa. Na farko dai, cikin abin da ke ƙara ma mace daraja da ƙima a wajen mijinta akwai kwalliya. Duk macen da take wasa da kwalliya da tsabta, to tabbas dole sai ta samu matsala da mijinta wasu ɓangarori da dama. Don haka kwalliya da tsabta, wannan wasu ababe ne masu muhimmanci wanda duk malamin da zai zancen abin da ke gyara zamantakewa aure sai ya kawo wannan. Amma yanzu kana samu wasu mata wanda su ba su damu ba da wannan. Wata ma kwalliyar da take ma saurayi kamin ya aure ta, in ya aure ta ba ta mai irin wannan kwalliya. Shirin da take yi, yayin da take kashe kanta ta yi ta gwale-gwale gaban madubi, in za ta zuwa wajen hira wai saurayi ne ya zo wajen ta. Ta yi ta gwale-gwale gaban madubi, tana shiri tana tanadi, Allah aka riga aka yi auren ta daina wannan wahala. Kawai take wahala ce wannan, kawai ɓata lokaci ne, ba zara lokacin yin shi. To kaga wannan kenan. Dole a samu matsala. Shi yasa wasu malamai suke cewa ma mutum, wato mace wadda za ta yi aure ta tsaya tana wata dogo soyayya da wani saurayi, to cikin matsalar da ake samu shine in aka yi auren, farkon auren ake fara samun matsala tun satin da aka daura auren. Dan wasu gani suke wai gogewa ne ta wayewa yanzu dole sai an yi soyayya, an jima, ana hira, ana tattauna, kai ni in fahimce shi, shi ma fahimce ni, ba ku fahimtar juna har abada. Wannan hirai da ake mai tsawo, wallahi ba a fahimtar juna cikinta. Yaushe za ka fahimce ta ita kullum ƙarya take ma? In za ta ma magana ƙarya ce, in za ta fito wajen saurayin sai ta yi shiri na ƙarya, komi mocin da shinta da ƙarya, yaushe ita za ta fahimce ka kai ma ƙarya kake mata? Shi saurayin in zai je wajen ta wani hasali ya aro mota ƙarya ko motan ƙarya bai da, amma kawai sai ya aro na wani don ta yi tsammanin nashi ne. Kenan ba a fahimtar juna haka. Kuma magana da za yi sai ya zaɓa, in zai magana sai ya tantance, ya zaɓa kalma mai daɗi ne kin sai ya faɗa mata. Ita ma in za ta faɗi sai ta tantance ta zaɓa, ko da har doluwa ce, in dai gaban saurayin ta ne sai ga ta iya azanci, wai gaban saurayin ne, don haka tana da kalmomin da za ta iya faɗi mashi ya ji daɗi. To wannan ana yin shi ne kafin aure, amma ana ɗaura aure fatiya shikenan an shahe komi da komi. An sha fatiya an shahe komi, duk wannan kwalliya an shahida, wannan zaɓen magana da za a faɗi an shahida. Wani ya ga mace radda aka kai ta gidan mijinta cikin satin, sai ka ji tana ta tsoki, to ni wallahi ya canza mani, da ba haka yake ba. Yanzu dai ba canzawa ya yi ba, ya fito asalin shi ne yanda yake, da ƙarya yake make, yanzu kuma ya fito tsantsa ya bar ƙarya yanda yake ne yanzu zai fito. Shi ma na sai ka jawo saurayin, shi ma ya je yana gaya masu, wallahi yarinyan nan ta fara canza mani, ban san me yasa a haru. To to ita ma ba canzawa bane tai da ƙarya ce take ma yanzu kuma ta fito tsakaninta da Allah da Allah ya rice ta duk ƙarya ta kare sai ga an fara samun matsalar cin fahimtar juna to duwa da take da gwanin ta kwalliya da tsabta to kamata bayan aure ake ba kafin aure ba don wannan kafin auren wani lokaci ma da cikin haramun ne ake da sabon Allah ya mace kwalliya yana matsayin ajnabi bai halatta ba yaga kwalliyanki a lokacin don haka abinda dai nake zance akai shine kwalliya dama diya mace aya qur'ani ta faɗi cewa ita ana halitta ta ne cikin kwalliya to da ta bar wannan kwalliya kenan kawai ta tauye kanta ta rage wani rabi na cikatta diya mace don haka dole sai ta dora yin kwalliya a zaman ta na aure kuma dole sai ta yi lissahin cewa lokutan aiki da kayan aiki da ban suke da kuma wannan dai bayani ne wanda yake da faɗi kuma shi kaɗai ma maudu'i ne mai zaman kanshi akwai wata rana wata mata saboda wato kwalliya tana da muhimmanci a cikin zaman aure da mata da miji ana son kowa ya dora ma kowa kwalliya wata mata ce ta kai ƙaran mijinta wajen Umar ibn al-Khattab ko da ta shigo ma ba da Umar cewa take wani ba ni ba shi kar araba ni da shi haka take faɗi Umar ibn al-Khattab ya ce me ya faru ta ce wani ne mijina kawai araba ni da shi ba na san shi Umar ibn al-Khattab sai ya sa a kira shi ko da aka kira mijin sai ya ganshi bici-bici kace-kace ba daɗin kallo sai Umar ibn al-Khattab ya gano yake suna da hangen nesa kansu ya gano matsalar sai ya ce to macen ta zauna aka ba ta waje ta zauna sai ya bada shi ga wasu mutane ya ce a je a yi mai aski a sa ya yi wanka ya gyara kanshi sanyo kayan kwari sai a zo a yi shara sai da ya je ya aski ya gyara kanshi ya yi wanka ya sanyo kaya safi masu kyau ko da ya fito matar tana ta kallon shi kamar ba shi ba kansa ta aje zuciya sai Umar ya ce to me ye matsalar me ya faru sai ta ce a shi kenan kawai mu koma gida sai Umar ibn al-Khattab ya ce ma waɗanda suke nan zaune tare da shi ya ce mata bayan Allah ne su ma suna son kwalliya irin yadda kuke son kwalliya ya ce don haka ku ɗore yi masa kwalliya haka Ibn Abbas ya ce yana yi ma matar shi kwalliya kamar yadda take mai kwalliya to a takaice dai zaman aure dole sai da kwalliya sannan bangaren mace ita aka hisu kar ya zama miji ya ma hita tsabta na ana samun macen da mijin ta ma ya ma hita tsabta da kula da kanshi yanda miji yake tsatsatsa in ka zo ka tarra mace ita sai ka tarra ta kamar ta sankuka kace kace cikin gida da muna wata kenan dole ne zamana wato ita mace ta tarra miji kullun wajen kwalliya to cikin kwalliyar nan kuma da kayan kwalliya akwai kwalliya ta haram wanda ko miji ne za a ma ita haram akwai kuma kwalliya dai umuma duk lokacin da mace ta yi kwalliya ta yi shiri to haramun ne ta wata waje wasu wanda ba danginta ba su gane ta domin ayar qur'ani ta faɗi waɗanda in mace ta sha kwalliya wanda kadai ya halitta su gane ta wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna wa la yubdina zinatahunna ayar qur'ani ta ce kar su saki su bayyana kwalliyansu illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana cikin kwalliyar ba da gangan ba aka gani sai ayar qur'ani ta ƙara cewa wa la yubdina zinatahunna kar su bayyana kwalliyansu illa li bu'ulatihinna sai ga mazansu kenan in tai kwalliya mijinta yana iya gani dan shi ma take yi damu aw aba'ihinna ko iyayensu in mace ta yi kwalliya babanta ya gani babu laifi aw aba'ihinna ko kuma iyayen mazansu kenan uwayen maza su ne ake ce masarakai ko in ta yi kwalliya sirikinta ya gani ko da ya ganta ba hijabi har da wuyanta ya gani duka ba haramun ba ne babu matsala aw abana'ihinna ko ko ɗiyansu ta yi kwalliya sai ɗanta duk girman ɗanta in dai ɗanta ne duk hurhurar shi in dai ɗanta ne dan ta yi kwalliya ya gane ta babu ne aw abana'ihinna ko kuma ɗiyan mazansu kenan ɗiyan kishiyoyi ko aw abana'ihinna aw ikhwanihinna ko ƴan uwansu maza tana ɗan uwa namiji babba sai ta yi kwalliya sai ta rata da kwalliya babu matsala ba ta saba ma Allah sai ayat ta ce mi gaba aw bani ikhwanihinna ko ɗiyan ƴan uwansu maza tana da ɗan uwa namiji to wannan ɗan uwan nata yana da ɗiya to dan ɗiyan shi ɗiyan ɗan uwanta ai ɗiyanta kenan in ta ga in suka kwalliyanta babu laifi sai ya ce mi aw bani akhawatihinna ko kuma ɗiyan ƴan uwansu mata au nisa'ihinna ko kuma yasu yasu mata ta yi kwalliya kawai sai mata a fikiyarta ko kuma wata ƴar uwa mace ta shigo gidan kawai sai ta gane ta da kwalliyarta wannan ba haramun bane babu matsala au nisa'ihinna au ma malakat aymanuna ko abinda da masu ta mallaka shine bayi to da ne da ake da bayi da mace tana da bawa ko da girde ne shi shekarar shi 40 ita kuma shekarar ta 20 to ko da garta da kwalliya bawan ta ne babu matsala yanzu kuma kaga babu bayi ko to te to maki in kika kwalliya ragon ki ya gani ko kenan wannan babu laifi ina abinda damar su ta mallaka aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ko kuma tsofaffi masu rakiyar mata su ne ake cewa tabi'i to wannan yanzu an bare shi da da yake da akwai kiyaye dokar musulunci in mace za ta balaguro kamar daga nan zuwa yamai to ba ta zuwa ita kadai sai tare da wani dan rakiya dan rakiyar nan ko dai cikin ƴan uwanta muharramanta ko kuma in ba a samu cikin muharramanta ba to akwai wasu tsofaffi cikin unguwa wanda sun tsufa sun tsufa sun amma musan tsohon da yake shekara 80 misali kaga bai ta buƙatar wata sha'awa ko tsoho ne an gami da shi dattizo to ana hada su da mace in za ta balago su raka ta to su ne tabi'in sai Allah ya ce idan irin wannan tsofaffin mutanen sun ga mace ta yi kwalliya babu laifi sai aya ta ce mi gaba aw tifilil ladina lam yadhharu ala auratin nisa ko ƴan yara waɗanda ba su iya gano ma sirrin kwalliyar mace ba kenan ko da sun ga wato wani shashi na jikin mace ko kwalliyar su yara ne ba san komai ba to su ma idan ƴan yara ne ko da ba ɗiyan ki bane to wannan babu laifi ke kwalliya sun gani amma ha yaran yanzu sai an yi hankali da su yaran yanzu da jama'a ke wasu dan akwai uwaye waɗanda har yanzu ba su gano cewa ba ɗin yanzu ba irin na da bane sai ka dora shiga makiya da danta yazo yana cewa mamma ta yi kaza ta yi kaza to da yawa yaro zai fito daga makiya shi tare da mamma da mamma ta shiga da shi kan sai fito yana bada labari wani in ya fadi wani abu sai ta kama baki tana gurin ya ci gaba to dole kiyayewa za a yi saboda ɗiyan yanzu kinan sai yaro wanda yake yaro ne yanzu dai yaran ma wahala gare su saboda komai ya zama dan zamani hatta ɗiya yanzu su ma sun zama ɗan cana ɗan zamani ne duka haka yaro yana tasawa shi ma sai ga duk wasu abubuwa sai an yi hattara kwarai sai mi yace gaba sai aya qur'ani ta ce wala yadhribina bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna kuma kar su dora bubbuga kafar su kasa dan su a san abin da suka boye na kwalliyar su wannan kuma da lalatattun mata karuwai matan banza a da idan suka sha ado suka yi kwalliya suka fito da shiga irin ta tsirara to in suka wuce gungun maza suna da wasu ƴan kacakacar da suke sanyawa ga kafa in suka wuce gungun maza to suka gaba a kalle su ba to sai su dan bubbuga shi kacakacar da sun bubbuga sai kowa ya juyo kai da an juyo sai su yi yanga da yabi ida da gwada sai su wuce dama tallakan su ne shi to har yanzu akwai masu irin wannan kisisi da wani in ta kwalliya ta wuce gungun maza in ba a ganta ba shi take bata biya ba ko ta yi tsaye tana gyaran goyo ko ta yi wata zakuɗa-zakuɗa dole dai sai dai an ganta to wannan Allah ya haramta shi ya ce wala dirbina bi arjulihinna li'lama ma kufina min zinatihinna ƙarshen aya sai Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku masu imani la'allakum tuflihuna domin ku samu rabauta kenan kaga waɗannan da aka zano gaba ɗaya cikin ayan nan haramun ne mace ta yi kwalliya wasu wanda ba su ba su gane ta amma su wanda aka zano ya halatta amma duk wanda ba a faɗe shi ba to ba ya cikin wanda ya halatta mace ta iya bayyana kwalliyanta gaban shi kenan dole mace sai ta yi hankali in ta yi kwalliya ba kowa zai gani ba akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce in mace za ta fita daga gidansu to kar ta sa turare amma yanzu mata suna kiyayewa ba ma ta sa turaren sai in za ta fita in tana jira ba ta ruwanta da tare amma kaga ta barbado shi to barbadi za ta don haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin istaghfarat thumma kharajat min baiti zawjiha fa hiya zabiya duk macen da ta sanyo turare ta fito daga gidan mijinta to wannan macen karuwa ce haka hadisi ya faɗi kace gace saboda wannan ada karuwai aka sani da irin wannan sala in sun yi kwalliya sai su fesa turare kenan da sun wuce gungun maza su kamshin turaren ma kadai ya isa sa a wayoyi a kalle shi dan haka wato mace sai ta yi hankali in za a hita ba a sa turare haramun ne kuskure ne in za a hita ba a sa turare wannan hadisi ya haramta haka kenan kaga wannan yana cikin kwalliyar da bai halatta mace ta yi dan mace za ta yi ta tashi wajen biki ko wajen wata haraka ta iya yin kwalliya ta koye kwalliya ba za ta bayyana ta ba sai ta je can gurin ta iya yin kwalliya amma sai dai in ta yi kwalliya za ta koye amma da zaran ta yi kwalliya kawai ta huto da koma wani hijabin kirki ba sai wani dan gyale tana ta kama wasu hanya kawai bambula tana ta yanga haka hundu to wannan cikin sabon Allah take ta saba ma Allah akan wannan kwalliya da ta yi ta huto abu na gaba shine nace akwai wasu kalolin kwalliya wanda haramun ne yinsu ko da miji zaki musu daga cikin su akwai kwalliya da ƙarin gashi Allah yana jarraba wata baiwa Allah ya zama bata da gashi kan ta kawo kodan sai ta tana neman ya za ta ita daga to ki hakuri da wannan kan haka nan ki in akwai wato wani magani wanda zaki shafa gashi ya mutu ba laifi ki ke shafa ko wani abu daban wanda za a iya shafa amma zancen ki nemo wani gashi na doki ko na kaji ki kara wannan haramun ne bai halatta ba koma wani irin gashi ne koma na menene ba a kara shi kuma ko da mijin ki ne zaki makwalliya akwai lokacin da wato wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mata za ta diyata aure to diyata ta ita ma irin wannan kan ne gare ta kan kama guyon shaki ba gashi za a mata aure kuma amarya kaga ba dadi akai amarya da kai kawo guyon shaki gidan miji to sai uwata ta zo ta tarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah diyata wance zan mu aure amma ba ta da gashi kuma kaga bai dace akai ta gidan miji ba ba gashi shin ya halatta in kara mata wani gashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a haramu kenan kaga inda ya halatta mace ta kara gashi dan ta mamijin ta kwalliya da manzo Allah bai hana amarya ba zuwa gidan miji da gashi amma tunda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna amarya ma ba a bata izini ba to ina gare ki kenan dan haka wannan kwalliya ko da miji za a ma haramun ne indai sai an kara gashi kawai ki da gashin da Allah ya baki abin na biyu ko kuma na gaba shine shafa yambo ba ma yambo ba duk abinda za a shafa ya mai da gashi baki duk abinda za a shafa ya mai da gashi baki wannan musulunci bai yarda da shi ba wanda hadisi yana kuma wannan namiji da mace duka an haramta mu ita mace in tai ta yi haram shi kuma namiji in yayi ya zama cinanne domin ita mace in tai ta yi haramu shi kuma namiji ya zama cinanne yanzu ga san mata ma yake cikin abin da yake haramu shi kuma hadisi ya ce duk namijin da ya kamace ta da mata to cinanne ne wannan kenan kana samun ƴan maza irin wanda ba su jin magana ɗiyan musulmi sun ƙi jin magana iyayensu sai su dora lafta yambo bisa kai to ya zama cinanne da yayi haka in kuma mace ce ita kuma ta saba ma Allah ta yi haram abu na gaba cikin kwalliyar da bata haratta ba ga mace ta yi akwai abin da ake cewa alwasharu da larabci shi kuma a Hausa washiriya ake ce mai huddo washiriya shine ki samu wata ɗan aska ko wani abu da banki ta kakara haure sai kin yi washiriya kar ta ga washiriya tana birge ta tana ƙara annuri da wane ne haka wannan haramun ne haka hadisi ne karara yace Allah ya cine mu macen da take yin haka sannan daga cikin kwalliyar da bata halatta ba ga kiyama ce akwai karkare gira ki samu wata aska ko wata riza ki ta karkare gidan ki wai sai kin maida ta asiriya ko kuma wata ma kono take wajen gidan sai ta kace ta gaba daya sai ta sa kwalli wajen to da kin kace yanzu kin zama cinan na sai in kin tuba saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu almutanammi annamisata wal mutanammisa annamisata wal mutanammisa Allah ya cine mu macen da take karkare gashin gidanta da kuma da wanda ke nema a karkare mata kenan su biyu cikin nan ne ita ma'aikace wanda za a yi zaune a bata gare tana karkarewa cinan naci ita ma wanda ta mika gidan ta ta ana ita mata ta mace cinan na sai in sun tuba amma matsayin cinan ne suke abu na gaba cikin kwalliyar da bata halatta ba ga kiyamace akwai wato kwalliya da aka yi irin ta zamani ke wanda yanzu haya kai cikin shaguna ana sai da wasu ɗan abubuwa masu kama a kai huku sai mace ta sauta ta zo ta lallauta sai ganta ta fito kamar wata sabuwar maiya da aka hu zako zako haka haka za ganta ta biyo hanya da aka hu zako zako wata kuma da gangan za ta bar aka hunta na cikinta sai sun taru wai gani take shi ma yana cikin ado da kwalliya wannan kuskure ne babba in Yahudawa sun yi da turayi ku Yahudawa idan su kafirai turawa sun yi ku turawa ku musulmi ne dole ku ji addinin ku yafi maka komai wanda haka bai kamata ba musulmi ya zama bai da tunani duk abin da ya gani wasu arna ma ne wai suke yi wai shikan nan shi sai ga adan ya burge shi shi ma yi zani in kai kana da kishin musulunci a zuciyanka kafiri duk abin da zai duniyar nan ya burge ka balle haka ji kana sha'awar wata kwalliya tashi saboda haka musulunci ya fi komai dole mutum ya rungumi addinin shi da hannu biyu irin wannan kwalliya bai halatta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a cewa musulmi ya dora aske ya dora ya yi kiri a kai hushi duk bayan wasu ƴan lokuta kan musulmi ya yi sake a kai hushi su taru zaɓo sa kuma manzon Allah bai faɗi haka daga baya malamai sun yi bincike sun gano cewa cikin kula da wannan akwai kula da kiwon lahiya kuma akwai amfanoni dai masu yawa na farko cikin akwai tsafta cikakkiyar tsafta tana nan cikin karkari a kai da yanke su in sun taru sannan cikakkiyar dauda da rashin tsafta da kazamta da datti yana nan cikin baro shi da na so in yi gaba amma bari in bada misali misali wanda ya bar aka yi shi suka taru suka zama zako-zako na farko dan adam yana da bukatar duk lokaci zuwa lokaci sai ya ji kaikai a wani bangare na jikin shi ya san sako to tana yi ba kaikan cikin hamata ne ko kuma cikin wani koma ina ne in ka so so haka sai ka ga wani abu ka biyo da wani abu kuma ko kin himo modawan ka haka dan adam cike kai zuwa da take fitowa daga cikin dan adam tare da mikrob to wannan zuwa da take fitowa tare da mikrob akwai datti cike kuma akwai dauda sannan akwai cuta cike kuma to in ta fito ko da a cikin yawan kayan yanzin ga sai kika ji kaikai a cikin kika sosa to tana yiwa jikin haya dan fara mai kamar bana zuwa to da kin soso da ma mutun ya dubi hannun shi yana da kai sai ya ga ga wasu abubuwa nan sun taru daga ciki saboda soso wanda yi to wannan abun wanda ya taru in za zaki je ki wanke hannuwan ki bai hita saboda akwai dan dan kwagare shi da kamar kice-kice yake da zaki wanke hannun ki kai tsaye bai hita yaushe zai hita sai in kin sa hannun ki cikin kwanon tuwo mai zafi saboda kice ne to da kin sa hannun ki cikin kwanon tuwo mai zafi kina kare cin abinci kawai da kin kalla kai hanki sai ga tas kin canja dauda ki kenan dauɗan nan ta taru da kake kin hada ya za a je ga yana cin abinci na ta tandan hannu ya jona ran maji ya karu ashe ya hada dauda aka yi hunshi ya hada ya canji sannan bayan haka da wannan hannun ne ake amfani wajen wanke kazamta kamtsori ido in za a hudda da shi in za a hudda duk wani datti na jiki da hannu ake amfani kai hatta bayan gari in mutum yayi da hannu yake amfani wajen wanke ga ko to me aka yi huya kake gani sai ta kwaso wani kaso in ta kwaso wani kaso ya zo ya daddale cikin akaihu gashi da danko ba lalle bane ya huta cikin dan kankanan wanke hannu kai ta zo ta yi arwalla ta mummu kama hannun shi ma dan ya samu wanda ya samu in ta samu wani lokaci ma mutum kai sai arwalla sai ga kudana ta biye shi ya fito daga makewa kai tsaye ya arwalla kudana ta biya kana wai ni na rasa mi nayi kuda ke kin rasa mi kika yi shiga makewa da akaihu zako-zako kuma kike kin rasa mi kika yi kin sa abin da kika yi za ka kenan haka kenan a tsarin rayuwa ma ko kafiri ne ya kamata ya kiyaye saboda akwai rashin tsabta ciki da kazamta a hakan zaki mutum zai ta cin bala'i wani lokaci mai akai hu da yawa in ya ci abinci da ya kare da bayan dan lokaci suke suna ta murdawa ce to ciki na ke ta murda wallahi daga na ci tuwo ko daga na ci shinkafa ai ba ta kadai kika ci ba kin sa kitse ciki lalle kuma kitsen dole ne murda kitse ya murda wannan ciki dan haka dai a takaice wannan ba tsafta bace kuma ba wayewa bane kuma ba ci gaba bane bai da alaka da tsafta ko bai da alaka da wani wayi ba sai sa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umman shi kace akai daga cikin kwalliyar da bata da kyau ga kiyama ce ta yi akwai wato kwalliya ta caccake shi ma hadisi ya zo ya ci caccake duka yanzu an bar yayin caccake ko an dan rage dai akwai masu yi haiz caccake shine mace ta bada hannunta ko na bangare na jikinta sai a yi mata o ko a ko a rubuta mata wani harafi ko a mata wani rubutu ko a mata dai sankin wata kunama ko wani macijiya amma dai sankin ba wani kwalli bane za a sa a yi shi a'a aska ce ko wani yar allura za a sa a ta caccakawa ana huda fatarta har a mata o ko a mata a ciki to wannan kuskure ne ya halatta ki kwalliya ki makan ki o ko a da kwalli ko da wani abu daban amma in dai da caccake ne a huda fatar ki wannan haramun ne manzon Allah shi ma yana cikin kwalliyar da aka la'anci mai yin kada ka wada mata ta zama cikin la'anan musai ta nisanci wannan to kenan nawa'in dai kwalliya kaga mace ya halatta ya kwalliya har da zinariya amma namiji bai halatta ba gare shi yasa zinariya mamace ya halatta saboda wato Allah ta'ala ya halicci mace dan kwalliya yasa har ma zinariya aka halatta mata ta kwalliya da ita amma aka ce kuma namiji haramun ne shi yasa zinariya dan haka mace ta iya sau duk wani abu mai dadi musulunci bai haramta shi abubuwa ne masu muni ko masu cutarwa wanda musulunci yake haramtawa dan haka in Allah ya hore miki duk wasu kayan kwalliya masu kyau ba haramun bane na zamani da wanda ba na zamani ba duka ba haramun bane ki amfani da su amma waɗanda aka ware to bai kamata ba kuma ya zama su kadai ne kike kwadai dan kadan inda aka ware aka ce su haramun ne sai ga wata ita sai ta rasa sai ta ga kwalliya da taimaka ba sai in ta irin wannan haramun din kadai kike ganin kwalliya ta yi to kaga wannan kuskure babu lahima ce ta shafa garni ga akai hunta amma da sharadin wato kar ya kai lokacin sallah in ya kai lokacin sallah to in tayi arwalla ruwa ba su shiga ba nan wurin akwai matsala in ya tare ruwa su shiga nan arwalla akwai matsala nan wurin kenan a takaice dai daga cikin kwalliyar da mata da kyau shine mace ta yi kwalliya ta tara gacin kanta sai ta maida shi baya sai ta sanya wasu tsumma su daure shine ake ce ma a cuci yanzu gun to a cuci bai da kyau a shari'ar Allah bai da kyau manzon sallallahu alaihi wasallam ya nuna kuskure ne sanya wannan a cucin kenan shi yasa wato wani malami yake cewa wai me yasa wata za ta je wuta da karuwanci wata ta je wuta da sata wata ta je wuta da abubuwa manya manya ke kuma baiwar Allah ke je wuta da daura tsumma ga kai tsumma ga kai kawai ba gaida ba sai su zanyo miki zuwa wuta ina da ni dan haka duk abin da bai da kyau lalle ne mutum ta yi kokari ta kiyaye musamman in abin ya shahe su su mata to zan takaita a nan bangaren kwalliya da ababan kwalliya wanda ba su da kyau in je ga nukuta ta gaba lokaci ya kare shi gina to akwai shidda na zamu yanzu na yi uku saura uku lokaci ya ida ko?
Lokaci ya ida
to in lokaci ya ida ba lai sai a tsaya nan kuma wani lokaci Allah ya kai mu sai a zo a dasa amma akwai nukutoci gaba wanda su ma suna da mahimmanci su ne nukutar wato husnul tabaqqur wanda na zamu cewa ana son mace ta zama ta zama wato kyauta ta zama ingantacciyar mace ta kwarai a wajen mijin jama'a babu abin da ke kai mata wuta wallahi tallahi sai bata zama aure wannan shine babban abin da ke kai wa wuta kuma wanda ya faɗi haka shine dan aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka tambaya faɗi cewa to in haka nan ne kenan dole take da hankali cikakken hankali ya kamata tun ma kamai ayi aure ake tanaji har bayan aure lokacin da ake malamai muna jin suna wa'azi kan abubuwan da musulunci ya tanada na gyara zaman aure wanda su suke kawata zaman aure suke gyara shi amma abun mamaki kana samun wata ko dai saboda jahilci ko kuma saboda wauta sai an kare zanawa ana son mace ta dora yin kaza a gidan aurenta ana son ta dora kaza da kaza ta ce ko wannan sai dai mu bar ma yara shi ma wai yara za ta bar ma ka ji dan Allah ita ba za ta yi ba kuma tana da miji ita ma kuma wai ita ma aljanna take so da haka duk wani abun kware sai ga shi dan yana roƙar mutane wai su sumi su nisa da shi aka ce mace ta dora kaza za ta ji wa'azi ta sha abin ya burge ta amma ita ce to wannan dai sai yaran mu tsohai tsohai da mu mun dawo kuma muna kaza ko tsohuwa ce ai shi ma mishi tsoho ne kuma tsoho yana sanya tarda tsohuwa ta yi kwalliya yana sanya tarda ta yana sanya ga tana kiyaye dokoki kai dokokin da manzon Allah ya karantar wallahi tallahi bai ce sai tsoho ba ko yaro ya karantar da su ne kawai al'umma shi ta bi don haka wato kyautar zamantakewa aure da kokarin kiyaye haƙoƙi na aure wannan yana cikin abubuwa wanda suke gaugawan kai mace aljanna akwai hadisi wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake idan sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha qila laha dukhul jannata min ayyi abwabil jannati shi'at idan mace ta yi salloli guda biyar tana kiyayewa ba ta wasa da su sannan wajen azumi duk ramadan ya zo ba ta wasa tana kiyayewa sannan ta yi biyayya ga mijinta cikin zaman ta na aure to ranar alkiyama za a ce mata je ki shiga aljanna ta kofar da kika ga dama zabi za a bata cikin kofofin aljanna ce je ki shiga aljanna ta kofar da kika ga dama idan mace ta mutu mijinta yana da takaicinta da bakin cikinta bai jin dadin zama da ita yar wuta ce karka wani dogon bincike ko sunanta sallan wajen sallah ta yi hajji ko ta kai tana hajijiya wajen hajji wutar jahannama za ta tahiya manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi mamar'atin matatu wa zawjuha radin anha fa hiya min ahli janna, dukkanin matar da ta mutu mijinta ya yadda da ita to tana cikin aljanna kai tsaye, in dai mijinta ya yadda da bi'unta har ma yana jin takaicin rabuwa da ita yana zugi, wallahi akwai wanda da matar shi ta mutu yake kasa yin aure, akai da shi ya aure, yace shi tunanin shi wace mace zai aura a wannan zamanin da wannan duniya wanda zata mashi irin abin da wannan baiwa Allah take mashi, yana ta ga in cewa baiwa Allah nan tayi shi ya san tayi hakuri da shi kuma ya yadda da dabi'unta 100%, kaga irin tashi ake ma fatan kware, amma mace da ta rasu sai mijinta ya zo ya zugum da jangwame da tattuna na bala'o'in da ta mai da rashin mutuncin da ta zuba mashi da fitsara da ta mai da wulakanci da cin mutunci da rashin irin kamar zata tada duniya wani fi zata mai bala'i, kaga wani abin da ya samu sai hakuri, ina girza kai yana tuno abubuwa, ai akwai takaici cikin haka, kai ba za ki ji dadin ba a ce kin rasu amma ga mijin ki nan yana ta imajinin bala'o'in ki cikin kwalwashi yana ta tanano, ga inda kika dage hanci nan kina ta zuma mai bala'i, ga inda kika yi kaza, ga inda yana ta tananowa abin kamar hoto ana ta nunawa a cikin tunanin shi, da haka wani lokaci duniya tana gudan mu kuma shekan sai ya kama ya kada mana ganga sai mu ga kamar wani abin kwarai ne wannan, yau in mutum ya yi hakuri ko da a ce tunda mace ta yi aure har Allah ya karɓi ranta cikin cutar da ita ake, ba a biyan ta haƙoƙin ta gallaza mata ake, don Allah in ta yi hakuri ta ma wannan mijin biyayya wa ta ma biyayya Allah da annabi ta ma, kuma tabbas sai ta ji aljanna dalilin haka, in dai aljanna ce ta sa take yin haka neman aljanna wallahi sai ta samu aljanna, saboda na sani in aka zo bangaren maza akwai maza matuta na ƙarshe ma'ainta wanda kwata-kwata ba mutunci ba su san darajar aure ba, inda yanzu wani sai balaguro ya wata uku ya bar maki jikka guda ta uku a balaguran shi, na san wannan bangaren akwai shi, amma da yake ba maza ba nake ma wa'azi yanzu mata nake ma, sannan dole abubuwan da ya kamata mace ta kiyaye su ne zan ambata, don dan haka mace duk irin girman matsalar ta gani in dai ga mijinta ne to ya kamata ta zamo mai kai, in tana son ta magance matsalar mijinta to ta dauki hanyoyi na lumana da sanyi wanda za su kawo mata wato sai mace tana din da miji ya bauɗe duniya, mijinta ko shi ne wato sadaukin duniya, in dai mijinta ne to ita mace Allah ya ba ta salo da hanyoyi wanda za ta iya tankwaso shi in tana da hakuri, to yanzu mata yanzu mai yawanci abin da ke kawo masa matsala jibriyarta ya tabiyan shi ne tana ganin kamar ta asara-asara ce, yau dan mi zan tsaya ina bata lokaci na kan wannan shushushin nan sakana har sai na tsaya nayi wani lallashin shi ko na biyo wata hanya, ita wai gace gace so take a zo a yi ta kare kan, dan haka ita dan shamu cage ce bata san bi sannu sannu ba ko ta san wannan amma bata iyawa ne, kenan ke baki iya zuwa aljanna in dai haka nan, hanyar da ake bi a samu aljanna ke ta maki tsauri ba za ki iya ba, baka ce ta wuta kika yi su to wallahi tallahi a karkashin inuwar musulunci miji ya yi uba, a karkashin musulunci miji ya yi uba, duk abin da kika san ba za ki yi ma mahaifin shi ba na rashin mutunci to miji ya yi cancanta da kakki mai, domin bangaren maza ne aka ce aljanna su tana karkashin daga dagan iyaye su ko, amma bangaren mace abin da zai sa ta je aljanna ko wuta shine kula da zamantakewa aure, dan haka duk macen da ya zamana tsakaninta da mijinta kamar wani abokin kwantar ne da kiyayya babu zaman lahiya babu fahimtar juna, kuma kullum ita in mijinta ba yana kamin ya dawo zaune take ta yi tagumi tana tuno wai in ya dawo na irin bala'i ya kamata ta mai, wani irin rashin mutunci ya kamata ta shimfiɗa mashi da ya shigo, wani salo ya kamata ta rufe shi da shi na rashin mutunci, akwai wanda zaune suke su yi wannan nazari, kai ta yi tunani kawai yanzu yana shigowa kamata ya juya kai na kawo, yana shigowa ya ta juya kai ya gaci ne mata magana yanzu don Allah mijin nan naki lokacin da ya fita ina ya ta yi neman tana yi wa wani bawan Allah dako ne yake dan ya samu ya kama ki, na rantsa da Allah akwai mazan da suke shan mari wajen neman abincin da za su kama matansu, akwai wanda sai ya sha mari, akwai wanda za a zage shi, akwai wanda za a mai wulakanci kai dalilin haka wani ma sai a sarbe shi a gidan kaso da shi, duka wajen fafatakar ya nemo abin da zai kawo miki amma yana tawa yayi wahala yayi ni yana nema ya sha mari bai sha mari ba buhu ya fado mashi wani karhe ya taushe shi ya tuntube oho ke dai na shugowa gida abu na farko da zaka tarbe shi da shi lulakanci dan abin da ya samu yazo ya kawo miki inda yana shugowa abu na farko shine zaki mai rashin mutunci kaka ka ga mun komi ka san da ma ko da kai ta baka bara kudin ka bara kudin ka bara kudin ka da kudin ka da shine abu na farko wai don Allah in ana cewa an sare mutun guiwai shi wannan da ke neman ya kawo shi ba hacin wai an sare mai ba shi hacin wai kin sare mai miji ka daga yanzu yana jin karhin gobe ya cigaba da wahala saboda ki yana jin karhin gobe yayi ta hadi ka tashi saboda ki kawai sai mai daura jin yau shi wahalan ma mu zai tsaya na shaka gwamna ya ce sami innuwa kawai zaman shi don haka wani lokaci wato mace ita ke sa hannunta na dama ko na hagu ta yamu a zamanta na aure in ta ga dama kuma tana iya tattaro shi domin kamar yadda malamai suke faɗi kuma dalilai suka nuna a Qur'ani da hadisi mace Allah ya ba ta salo wanda tana iya gyara zaman aurenta yadda ya lalace in ta ga dama in kuma ta ga dama ita ce za ta bi hanyoyi in ta yarshen sa'a da 'yan zigi masu zuwa wajenta suna ta nazara ta haka kike zaune yanzu ba kaza kaza ka lalle wanci haka ta zo ta zuga ki ta kai ki ta baro sai ta fusatar da ke ta kai ki nesa sai ki kule bari yazo yau ya zo yau da wata ta kai ki ta baro ki tana can zaune lahiya da mijinta ke ta leko yau wanci ko ma ya tsaba ba ku da gidan naku ba komi gidan ko abinci idan irin waɗanda ba su da tunanin sai ta buɗe baki da ta ba nan da kike gani satun mu guda ko sabunin wanka nan a sati guda zo ya zama me kike nan wurin ki sai kike sai kin mutu to mun zo dauka gawanki sai ta zuga ta tai ta kai ta tana kin ga mazan nan nan yanzu wallahi an cin amana ba su kaza ba su kaza tai ta ƙara kaita ita tana ƙara haura ta ita kuma tana ƙara kulewa yanzu haka ma sallan nan ta wuce ko dinki me muke ba ko ana bin ainihin sallan nan har da mata azumi ne to in shin dai ko 'yan takalmi ya zama maki kawai wata macuciya makulmaciya annamimiya ta zo ta yi ta zuga ki ta kai ki ta baro to in mace ba ta zama mai cikakken hankali ba ana samun haka wallahi wata ba ma wai cikin zaman aurenta ba wata tunkan a kawo ta gidan mijinta ake mata hudu ba akwai hudubar da ake yi za a kai mace gidan miji wani lokaci ana rashin sa'a wanda za a jawo ta hudubar ole da a jawo wata malama ko kuma ko ba malama ba wata dai mai hankali wadda ta san ya kamata wadda babu abin da ke zuciyarta sai alheri a sai a jawo wata tsohuwa da ta fara rubewa don tsufa irin tsohuwa nan wanda sun sha wahalar rayuwar duniya da an jawo ta zo ta samu wannan amaryar ke ɗayan nan buɗe kunnuwan kira ke kai saurari abin da za mu faɗa mai zama aure ba wasa ba kuma ɗaya maza da kike gani ba ɗayan goyo ba ne ba zuwa zaki ba taɓabar da abin da ya saki kina yi dole sai kin ɗan ɗora nuna ƙuya wani lokaci ma in ya ce ki yi abu ba kai tsaye ba za ki je ki sai kin ɗan ɗora nuna ƙuya da jan aji in ba haka ba wallahi yana raina ki tun tashin farko namiji in ya raina ki kin shiga uku zai maida ki wato kamar wani ƙunƙu cikin gida haka wannan wai huduma ce za ta ma amarya wanda za ta zuwa kuma wanda take fatan ta zuwa ta zama kware wannan tsohuwai kaga zuga ki ne take ke kuma daga nan in an yi rashin sa'a sai ki dauke wannan hudubai ki riki yanzu ki ji a ce e kaza sai ki kiya tana yi wa auren naki ba zai yi wani wata uku lahiyewa an koro ki wannan tsohuwar da ta zuga ki in aka koro ki wallahi kuma tana cikin farko wanda za su fara gulma a wai wance ce ha ta hudu to daga auren wata ka wance ce wai to daga auren tana nan tana sai ta yi ta barbadi kuma tana watsa ki ita ta zuga ki kika lalata auren ki kuma ita za ta dora yaya ta ki kin ga kenan abin yana bukatar karatu da cikar hankali dan haka dole ne duk magana duk yanda kika amince ma mace yanda take babban amini yake wallahi tallahi in dai magana ta shahi zamantakewa ki ta aure to ki bude basirar ki da hankalin ki da kyau ki saurare ta kika saurare ta duk abin da kika hango ba shawara bace ta adaidaita ba shawara bace ta ƙara gyara zama to mu buwa ce duk in dai shawara ce ta bata zama ko ta nuna a bushire mai miji ko a hinjire mai wallahi shawara ce ta akai ki a baro tana yiwa wata in ta yi ma mijin ya iya hakuri ya daure ke kuma mijin naki ba zai daure ba kenan dole ne mace sai ta yi hankali da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma shi haƙoƙi na zamantakewa aure masu dimbin yawa wanda shi ma kowace nukuta cikin nukutocin da ɗauko guda kusan hudu wadda nake a kansu kowace da za a bi ta daki-daki ita kaɗai ta isa a karatu a tashi shi yasa dai ita ma ga zan tsallake ta a gurgushe amma ana son mace ta zamo mai biyayya ga miji duk mutum da kika san baki iya mai biyayya to kan ma ki aure shi tun farko da kin ga kin raina shi wan gaya ni ya za a yi mai da kaina tun harko kake aure shi auro wanda kika san wallahi tallahi wanga zan iya mai biyayya kuma zan iya mai da'a in ba haka ba akwai matsala da zaran kin auro wanda kin iya wato sa'in sa da shi ko ki kimashin magana shi to yanzu ke ce zaki bata aljannan ki da kanki yin da'a ga miji ko da dan iska ko da shi shedani ne bai kiyaye dokokin Allah ke kiyaye dokokin da Allah ya dora akan ki neman kwashewa lahiya da Allah ne kike neman kije lahira lahiya ne kike kenan kai tsaye in kin mai da'a wa kika ma Allah kika ma ba shi ba naka wannan akwai mutane da yawa in zaka kalle su wallahi su dai dan karan kansu ba zaka iya masa abu ba tabbas har maza akwai wanda shi wanga mishi in dai dan karan kansu ne saboda rashin mutuncin shi da rashin adalcin shi ba zaka iya yi mishi biyayya to amma sai ki kalle cewa Allah ne kike ma in kin mishi in kin kalla ka kin hutar da kanki din da ya cutar da ke kai sai ki tsare haƙoƙi akwai lokacin da mace in mijinta ya tsare haƙoƙi ita ma ta tsare in bai tsare ba ita ma ba ta tsare ba dan haka kenan wannan kuskure yanzu in wani ya saba ma Allah ke ma sai ki saba ma Allah shi da yake tsare haƙoƙi ya saba ma Allah kuma tabbas wallahi sai Allah ya bincike shi a lahira to sai kika zo ke ma kika ce to tunda dai ni ma ba ya kaza ba kaza ni kenan ke ma tunda ya saba ma Allah barki saba in wuta Allah ya kashe ke ma ya kai ku tare shine ma'anar abu amma akwai hankali miji din yake sab in yake kiyaye dokokin Allah ke sai ki ta neman ki kwashe lafiya kike kiyaye duk wanda kika san wannan haƙƙin ki ne kai ya kamata ki tsare to tsare kiyaye ba dan shi ba dan Allah Allah ne yasa ai kawai zaki haka to cin duk macen da ta dauki zaman aure haka ta dauki zaman aure biyayya ce ga Allah ba ta shan wahalar rayuwa aure amma duk macen da ta dauki zaman aure kawai kamar wani zaman duniya ne ko iyawa ko gwaninta ko kuma dan haka ba zan yarda ya cuce ni ba in ya cuce ni ni ma zan cuce shi in ya taka haƙina ni ma zan taka nashi in ya mana kankara ni da ita ce zan bar shi akwai wanda haka ne rayuwarsu ya ni za a maka za ni wai baka ma san ni bane ba inda ka san ko wani wace ce ba kai yarda ka maza kaza to ke wace ce ke mutunce mai jini da tsoka da kashi da bargo da lakka da sihi mai duk abin da dan adam yake kina hatsari kina tari kina kaki kina hamma kina mashina kina tsasha shine kai masarki da kenan aka mata ki kaskantar da kanki ga Allah ki yarda ke baiwar Allah ce duk yanda kike ji da kanki wannan kenan shine sannan cikin kyautata zamantakewa aure bayan mace ta kiyaye duk abin da ya kamata kiyaye na abubuwan ba zana su zabi ba amma bayan ta kiyaye duk abin da ya dace ta kiyaye to kuma ana son ta zama mai tallaba ma mijinta mai dafa mashi wajen da'a ga Allah tana yiwa a yi rashin sa'a mijinta dan shaye-shaye wanda macen dan indai mace mai hankali ce kuma indai gidan kwarai ne aba aba dan shaye-shaye aure to amma wani lokaci sai bayan an yi auren da sai ta bayyana ashe ya kabusa akwai bushe-bushe gare shi to sai kika gano haka bayan an yi aure to kamata yanzu ki tashi tsaye da dabarbaru da salo da hanyoyi irin wanda Allah ya hore ma mata yi amfani da su wajen jayo shi da kaɗuwa hankalin shi ya bari akwai mazan da wallahi in malamin duniya za su maso aziba za su ji ba amma in matarsu ce tana iya seta su da kyau kuma wannan ba wata mata ba ce Allah ya baban da wata duk mata Allah ya ba su wannan sai dai kawai ta mai da kanta ke dahu ba ko da ta mai da kanta amma duk mata kaf Allah ya ba su wannan sal cewa tana yiwa a yi mai wa a tana yi owa an yasa mai magana a kiya duk duniya kowa mai magana a kiya amma kai kina da salo wanda zaki iya yi mai magana a bi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ran shi ya bace da ya shiga gidan shi matar shi ta ba shi shawara yanda za a yi a warware matsala kuma da ya aiki da shawara kuma aka ci nasara an zo a sulhul hudaybiya da manzo Allah so ai aski yace kowa ya aski sai ya ga duk kowa ya kiya sai ya shiga daren shi a bace sai yake fada wa matarsa cewa ya ce ma mutane su yi aski sun kiya sai ta kwantar mai da hankali tace yo ai su wannan mutanen sun fi biyayya idan suka kai kaya abu kamata ya kafuta sai ka kira wanda zamu ya fara ma aski gaban su da kai su kai tsaye sai manzo Allah ya tafi ya haka ko da yayi gaba ɗaya kowa ya ci shi ma aski kai ta kana da haka mace tana da sado kuma tana yi wa wani lokaci in mijinta sanwa ta hibirge shi sai ta yi sanwa gangariya mai kyau ko da rance ma za ta yi ta ƙara da kuɗin da ya bata ta gyara sanwa sai ya zo ya sha sanwa da kyau ya ƙare sai ta lallabo ta mai magana mai gida yau ka ƙara haske ko wajen mai ka samu da kaza da sauransu bayan ta ƙare ziga shi ta kai shi sama ita ce to da Allah ina da wani abu da nake nema gare ka kuma na san kana iya yi mini shi kai tsaye sai ta sanya shi ya ce ce wallahi gaba ɗayan rayuwarka komai birge ni yake abu guda ne wanda ni ina majin takaice shi shine ɗan bushe-bushen nan da kake inda dai zan samu ka dena wannan da ni gaskiya na gama samun miji a duniya ke mai salo kala-kala wallahi bari zai kullum kuma in ya bari kina ziga shi kullum kina ƙara ziga shi jinjin sai ya mance ya bar wannan to haka ma duk wani abin da kike nema ga mijinki da salo ake samun shi ba da tsiya-tsiya ba yawa ba wallahi ba za ka hita ba sai ka bi kaza sai ya hita wallahi sai ya hita ko ta kan ga mai sai ya yau sai za ki ce mun sha kana jiya ba ka yi kaza ba ka san da cewa akwai kuɗin kaza ba ka bada akwai kuɗin kaza to wallahi ba ka fita daga gidan nan kai ki sai ki rike kowa sai na ga ta inda za ka huta sai ka bada da haka ba a cimma nasara da haka don haka nan wurin wato dole ne mace zamana tana taimaka ma mijinta wajen shi kanshi ya ma Allah biyayya domin zamantakewa ta aure taimakekeniya ce ita ta gano daidai kuma ita tana tsare dokokin Allah to ai ba ta san a ce mijinta ya je wuta dan kenan sai ta taimaka mashi shi ma duk wani abu wanda ba mai kyau ba ya gyara ya dore tana yi wa mijinta yana aikata wasu ababe na sabon Allah sannu tana iya sa ya daina ba ci da sa ba dama duk mai aikata zunubi ba kai tsaye ba za ka cawa na bari ka bari kawai sabon Allah ne haramun ne yau Allah ma ya mai umarni ya kiya shi ba san sabon Allah bane balle kai kenan sai sannu da salo a hankali ana ta hakuri da shi har lokacin ana jin shi to duk wanda aka ma haka wallahi sai ya bari dan adam ne shi kai ba dan adam ba ko aljani ne sai ya bari ko dabba wanda wanda ba ta da hankali ba da tunani sai aka bita da salo ana sai ta me yasa masu wasa da kura suke wasa da kura salo ba wasu ba asiri bane wallahi wasu babu wani asiri ko wani tsari kawai kure za su dore kyautata mata suna bata abinci suna mata abin cikin nan me yasa kare ta haushin shi cijin su bai cizon mai bashi abinci wai wata mata ba akwai tarihin wata mata ba da wani boka ya sanya ta malami ne ma malamin Allah ma ne ba boka ba ta je wajen shi tana son ta mallake mijinta to shi da yake malamin Allah ne sai ya ce to amma so yake ya karantar da ita inda ake mallake mishi sai ce to abin fa yana da wahala ta ce ko mami ne ne ina shirye akan in yi shi a san mace haka nan take in ta so abu ta ce ta komi ne ne a duniyar nan tana shirye ta yi komin bala'in abin ita za ta yi to ta ce ita komi ne tana shirye ta yi sai malamin ya ce mata to za ki je ki kawo ki ɗebo gashin bakin damusa ne gashin bakin damusa za ki ɗebo in kika ɗebo gashin bakin damusa to an gama da shi ne za a maki haɗin ta je ta yi zaune ta yi tunani sai ka ta samu hanyar da za ta yi ta je cikin daji sai ta samu wani damusa zaune damusan kawai sai ta je ta zira mashi ta samu nama da menene ta zo ta aje mashi ta aje mai ta koma ye ya kauɗe gobe ma haka sai da ta ɗauki lokaci kullum tana kawo kai har sai da ya kai damusan da ya gane ta sai ya taho ya san mai kawo mai abinci ci sannu damusan nan ya yarda da ita har ta fara karatar shi ta ga ba matsala har ta kai tana iya taɓa shi ba matsala sannu kai har ta kai tana shafar jikin damusa sannu ta samu askawa rana ta ɗebo gashin nan ta kawo mu mali
kore ta zo ta kama malam wannan gashin sai malam ya tambaye ta yace yaya kika yi kika debo wannan gashin na da masa sai ta ba malam labari yace to mushin ki ma haka da kike mallake shi yace shine maganin cikkenan kyauta ta ma da musa kika yi tayi ko kina ta kyauta ta mashi kina ta kyauta ta mashi sannu sannu kina bin shi a hankali har ya kai ya mika wuya gare ki sai inda kika yi da shi to mushin ki ma haka ne zaki shi ma babu wani tsayi ko na asiri da zaki kyautatawa ce tsabarta duk abin da kika san yana yi kula ki dorei dan kudin da kike samu ba wai kudi bane na gwandaggi ko na kuri ko na alfari na yara zaman aure ne ga mai hankali duk kudin da zaki samu mijin ki tana yi ba kudin da yake baki ai mai sayayya ai abinci mai dadi ma bai isa akwai maza masu yin haka kudin da suke bada ai ma sayayya a samu ai abinci mai dadi na wani yana son abinci mai dadi amma bai iya bada kudi to sai ki samu wata rana in ya bada duk da baki iyake matsayin ki na mace to wasu lokuta sai ki samu kudade naki na kanke ki hada ki yi sanwa gangariya irin ta ban mamaki da nama zugu-zugu ko da bai bada abu ba in ya zo ya tarda ki ce yau na yi niyyar mijina kawai ya ji daɗin abincin nan ne shi yasa na je na samo kuɗi kana yi wa in marancan su kai har ki gaya mishi wani lokaci wallahi sai ya ɗauka ya biya in ya ji daɗi kenan salo ne kawai zaki dora biya hanyoyi duk abin da kika san abin burgewa ne na jin daɗi wanda zai yaba to ki dora yi ko da wahala gare shi ki in baki iya baki koya wannan shine zaman aure mai kyau don haka mace dole ta taimaka ma mijinta wajen biyayya ga Allah hadisin da sarrafe da shi a wannan lokacin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yi rahama ga macen da ta tashi tsakar dare za ta yi kiyamul layl ta zaddaba mijinta don su yi tare su samu lada in ma yake ya hatta ya fama ruwa dan ya tashi manzo Allah yace Allah ya rahama ga wannan mace to wannan hadisin abinda malamai suka fassara shi shine taimaka ma miji wajen biyayya ga Allah mijin kin gano yana sakaci wajen sallah sai ki dora gaya mai sannu sannu ana ya akai wai sannu 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 ba wai matsa mai zaki ba ko ki a da salo har ya kai shi ma dora kiyayewa kuma wannan hadisin da yace wanda ta tada mijin ta hata watsa mai ruwa to wani mijin ko kika so kika watsa mai ruwa shi ya zama Allah kana kwana shi kin tashi zaki sallah ki ar wallah kai suke kwaso ruwa ke watsa mai wai da kin watsa mai ruwa kin watsar da auren ki kenan wallahi kai wani mijin haka ne mana da haka kenan manzo Allah yana koyar da taimakekeniya ne a wajen biyayya ga Allah ba yau kai tsaye ba zaki zuwa gida ki ta kwaso ruwa kina watsa mai mijin ki wallahi kin watsa da auren ki kin kika watsar da shi kici annabi yace ai a baki fahimci abu bane da haka idan mijin ki akwai mijin da shi kika watsa mai ruwa dadi zai shi saboda yayi sallah mata shi har ta yi wa mai ruwa saboda nauyin kwanan shi sai ji dadi ya ƙara kaulaki kin ga irin wannan ake zance akwai kuma wanda kika watsa mai ruwa komi ya wace ki watsa mai ruwa ko yana walkawa to bala'i ne kawai za sallah ke zanu ma ke zaki sanin yin sallah saki uku saki nawa ke mace wani sai ya tambaye ki ma saki nawa ake aure ya mutun kika ce uku kace to ya miki 3000 shi kin ga kin jawo matsala don haka dai abinda hadisin nan ma yake nihi shi da kankan shi ba wai haka ba zaki dokar shi dan haka mu shege a gaba ko da yake malam ya ce lokaci yayi kuma na jima ina jawabi amin dan haka mata a takata haka nan sai in bayani yayi tsawo sai a kosa da shi to a takaice dai anan zamu dakata abinda muka rubuta dai sai Allah ta'ala ya ba mu da shi amfani da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara muna fatan wannan taron da muka yi anan domin tunatar da ka wannan mu dokokin Allah Allah ta'ala ya sanya zama dalilin gafarta ga babban da shigan mu aljanna wanda yake da matsala a cikin zamantakewar shi ta aure Allah ta'ala ya kama ya dafa ya agaza ya saukake Allah ta'ala muna miki roƙo ya sanya wato wannan ya zama dalilin warware wannan matsalar duk wanda take da fama da miji wanda ba irin yanda ake son miji musulmi ya kasance ba to muna addu'a gare ta Allah ta'ala ya shiryar da mijin nata kuma ya saita shi akan abin da yake daidai wanda ita ma take da wasu dabi'u wanda ba masu kyau ba Allah ta'ala ya wanke zuciyarta ya canza mata waɗannan dabi'un baki daya Allah ta'ala ya mu gafara ya kai mu aljanna ba dan halin mu ba Allah ta'ala ya kai mu aljanna da rahmar shi Allah ta'ala ya gafarta mu ya sanya mu cikin waɗanda suke kiyaye dokokin shi duk abin da ke kaiwa aljanna na magana ko na aiki Allah muna roƙon ka cilanta zakatun mu aikata shi
duk abin da ke kaiwa wuta na magana ko na aiki Allah muna roƙonka muna neman tsari kamar tsari da shi ka cilasta zakatun mu sun nisance shi ko da suna kaunar shi muna roƙonka ya Allah dukkanin alkhairi wanda annabawanka suka taɓa roƙonka muna roƙonka a rata mu da shi dukkanin sharri wanda annabawanka suka taɓa roƙonka mu tsari da shi Allah muna neman ka mu tsari da shi ya Allah muna roƙonka lahiya da zaman lahiya da arziki na halal mai amfani muna roƙonka ya Allah ka mu gafara da iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malaman ya Allah ka sanya mu rayuwa mai kyau a nan duniya kuma a lahira ka tada mu karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka mu gafara zunubanmu Allah ka sanya mu zama cikin dalibai masu karanta littafin ka mai girma kuma ka arzuta mu da nacewa akan haka tsawon rayuwarmu ya Allah muna neman maka mu tsari da fata da dukkanin hanyoyin fata duk abin da yake sanya a samu yardarka ya Allah muna roƙonka ka cilasta mu in aikata shi duk abin da yake sa a cimma hushinka Allah ka mu tsari da shi ya Allah muna roƙonka alkhairori baki ɗaya waɗanda muka sani da ma waɗanda ban sani ba muna neman ka mu tsari da sharruka baki ɗaya waɗanda muka sani da waɗanda ban sani ba wala hawla wala quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
Allah ya saka ma duk shi na Suleiman min Abdullah da Al-Khairi